حديثا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله يتمكي سركي ذاكي يقوم أقارا وسركي ذاكي إيماني
آمين شيخ
يقوم أينهم وتولافيا
آمين يا رب.
قاسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حسن أبقى بندي كما تأتي من قارسة كما كان أورا متعة
عند
دقنان أبوة أرسوسك الشيوى سنجدائي sungode ma Allah da nazo na dauko wannan shi topic din na maganan auren mutu'a din nan.
Na'am.
Ka lura?
Na'am. Na'am. To. Na'am.
Ina ganin in ba kaman ta ba sun faɗa haka.
Eh sun faɗa haka.
So magana bana son bata ma kaina lokaci da yawa a wannan janibi. To inna ma kawai akwai abin da na sani na tambayoyi. Bai zama lazimi ga ƴan shi'a su ba da amsa. Maganar da na dawo na ce, ai da na ce, dine ne wahami. Na ce, haddatul wada ne, sai na ce, ba haddatul wada kutubu makka ne. Ai littafi na kawo na malamai na ce, akwai shi a rubutun cewa maganar haddatul wada ne. Amma abin da ya tabbata kuma, shi ne kutubu makka ne. Har yake cewa, idan na ce fatahu makka ne, ai Jabir ya halarci fatahu makka. Da shi aka yi. Da aka yi bai sani ba. Wato, shi sarki, babu talazuni yanzu ka ɗauki wani, kun tafi Amerika da shi da kuma ya zamanto a Amerika duk abin da ya faru da kai sai ya sani.
Ok?
Ka gane suna da talazuni?
Cewa kaman kai da wani za ku tafi tafiya, amma ku tafiya ba tabbas ne duk abin da za ka yi zai sani ba.
Yanzu ba nan baka misali, idan kana da mata huɗu a gida, matan da kake rayuwa da su abu na iya faruwa ɗaya ce ta sani da goma ba su sani ba.
Wannan haka ne, yana iya faruwa haka.
Ka lura? Yadda Qur'ani yake da sababin nuzul, hadisi ma yana da abin da ake ce masa sababul wurud. Wata matsala ta faru saboda ita Allah ya saukar da wahayi, ko wani dalili ya faru saboda shi annabi ya yi magana. Idan dalilin da ya faru annabi ya yi magana kaza a daidai lokacin da yake maganar, in ba ka gurin dalilin da ya faru yake maganar, ba dole ka san me ya faru ba a gurin.
Na'am.
Ka lura?
Na'am.
To, haddatul wada yana da bambanci da fatahu makka. Kaga haddatul wada tun aikin hajji aka tafi, fatahu makka kuma annabi ya je buɗe garin makka ne a matsayin nasara da aka samu. So in an ce an tara mutane ne aka isar da saƙo, wane yana gurin san da aka faɗa, to kaga bai yiwuwa a ce bai ji saƙon ba. Amma wani abu yana iya faruwa, ina cikin tafiya da ni da kai da wasu mutane, wani ya min wata tambaya, in ba da amsa a lokacin da yi min tambayar, duk wanda ke gurin a daidai lokacin ba dole ba ne, ko da tare muka bar Najeriya muka tafi Amerika, ya san cewa lokacin abin ya faru a wajen.
Na'am.
Sai iya wanda ke tare da ni. Kana ganewa sarki?
Na'am, na'am sosai, sosai.
So, idan muka koma shi wannan hadisi ɗin, da yake ta ƙoƙarin kawo har ya ce yana da tambaya a bashi amsa. Za mu ga cewa akwai sababul wurud na hadisin, kamar yadda Qur'ani yake da sababin nuzul. Bari mu baka misali yanzu. Nana Aisha, Qawlat binti Tha'laba, wanda saboda ita Allah ya saukar da ta, sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, ta zo ta kawo kukan ƙarar mijinta ga halin da take ciki. Nana Aisha ta ce, sanda matan nan ta zo take kawo ƙara, tana faɗa annabi ya faɗa, ta ce wani abin da take faɗa ina ji, wani abin kuma ba na jin me take faɗa. Kuma tana gidan, yace wa innal mar'ata latuhawir rasulullahi matan nan tazo tana tattaunawa da annabi ina gidan nan wata maganar ina jin abin da take faɗa wata bana ji tana fa gidan
na'am
tace amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji ya turo da sako ya ce kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha kana gane wa
na'am
to in wannan shine dalili sai a ce ya aka yana Aisha tana zaune a gidan ana yin wani abu baka ji
na'am okay
ka lura
na'am okay
kuma ita ta faɗa da bakinta tace ga matan nan tazo tana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace wani abin da take faɗa ina ji amma wani abin bana jin mai matan take faɗa amma shi Allah da yake yafi kowa ji shi daga can har ya jiyo sako yake kad sami Allahu Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakum har zuwa ƙarshe kana ganewa
na'am
to wannan shine abu na farko abu na biyu hatta a hajjatul wada' da annabi ya tafi hajjin kwana na ƙarshe ya dibi wasu sahabbai idan matsala ta faru sai ya tafi sai je wani abu sahabban da yake ba ita ke yin wani abu a daidai lokacin a munasaba kuma ta aikin hajji in baka cikin wanda sanda zai je wani abu kuka bi shi ba za ka san me ya faru ba an ba an faɗa maka ba barin akwai misalai irin wannan hadisin yana nan kusa-kusa ba wai da nisa ba in an tafi cikin riyadu salihin na al-imam an-nawawi ya kawo shi kuma a hajjatul wada' abin ya faru amma a hajjatul wada' din nan saboda ba hudu ba akai aka tara mutane ba wata matsala ce a hajjin bankwana din da ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dibi wasu sahabbai ya tafi da su don yin wani abu sahabin da bai gurin bai san me ya faru ba ba zai zama dalili ba dan an yi hajjatul wada' da kai ka ce kuma dole wannan abin da ya faru sai ka san mai ainihin wato ya faru a wannan wajen ko sahabban da suka ba da labarin ga abin da ya faru ka lura
na'am na'am na'am
sai ka ce ƙarya ne hadisin nan yana cikin babul ikhlasi shine hadisi na shida ma cikin riyadus salihina kana ji sarki daga ishaq sa'ad bin abi waqas malik bin suhayb bin abd manaf بن زهير بن كلاب بن مرة بن كعب بن الأي القرشي الزهري رضي الله عنه الإمام النووي يتي أحد الأشبك المشهود لهم بالجنة قال سيتي جاءني رسول الله يؤذني أم حجة الوداع قال سيتي النبي يازو يقيدني أشيكر الحج بنفانا من وجع اشتد بي صبود وانا نلش اللافية جئت أن تقريني فقلت سنتي يا رسول الله انه قد بلغ من الوجع ما ترى كان كلن حالين da nake ciki na rashin lafiya wa ana zu malin kuma ina da kudi masu yawa wala yarithuni illa ibnatul ba wanda zai gaje ni sai ya ta mace afa atasaddaqu bi sulusi mali ina iya raba dukiya ta bayar kaga wannan matsalar da ta faru annabi ya fita yaje da wannan sahabin ba shi da lafiya ba abu bane da ya faru a filin wa'azi a filin aikin hajji abu ne da sai je gaida shi bai da lafiya sahabin da bai gurin tattauna wanda suke da annabi da shi da mutanen da ke gurin wanda ke je gurin bai san me ya faru ba kana gane wa
na'am
to yanzu idan an kawo wannan sai aka ce misali Jabir ɗan Abdullahi bai gurin dan ba shi ya ruwaito hadisin ba sai a ce ai ba zai yiwu ba tunda da shi aka tafi aikin hajji na bankwana kuma wannan hadisar da ta faru ita ma ƙarya ce wannan annabi bai ji ya gaida wannan mutumin ba shi da lafiya ba
na'am
kana gane wasan sannan yanzu misali a hajjatul wada' da annabi ya tafi akwai mu'amalar da take da alaƙa da matansa ne kuma shi dama wannan addini ne idan wani abu ya faru na matsala ce da take da alaka da gida kuma tana da alaka da addini kaga matan Annabi ne za su sani, Jabir ba zai sani ba.
Wannan haka
idan suka faɗa sai a ce wannan matsalar tunda Jabir bai santa ba ƙarya ne. Tunda da shi aka fita?
Na'am.
Ka lura?
Na'am.
So wannan ka'idar da malamai suka sa na cewa kowane mutum ya san wani abu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma akwai abin da yake kubuce masa na hadisai bai san su ba, wannan maganar haka take. Wannan maganar haka take. To yanzu
in sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi ba komai suka sani ga manzon
Allah, ai bai yiwa, duk malamai sun ittifaki cewa ba wani daga cikin sahabban Annabi da za a ce maka maganar da Annabi ya faɗa a duniya ya santa. Wata maganar ma ana iya yi a gaban ka kamanta sai wani ya tana maka cewa an yi.
Oho. Na'am. Na'am. Ke shi ka samu, wani zaka samu hadisai daban-daban cewa ne ya rawaito, wani rawaito, wani rawaito. Ana iya
a gaban shi ya sama aka samu ruwayar kananan sahabbai daga manyan sahabbai.
Na'am. Ke
ka lura, sai an ma samu daga manyan sahabbai, daga kananan sahabbai zuwa ga manya. Wani abin karamin sahabi ne zai ji daga wajen Annabi, babba bai ji ba, sai karamin ya faɗa wa babba. An samu wannan. Ka lura? Idan ka lura da wannan hadisin da ya kawo a cikin shi littafin al-Imam Muslim ɗin, da yake ta ƙoƙarin nuna cewa ai sai da Jabir tukunna ika wannan hadisin, sannan aka zo aka yi magana abin da ya shafi haramci, cewa mun kasance muna yin mutu'a kaza 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 kaza. To ina so wannan hadisin daga muka ce daga Rabi bin Sabara an abihi, da yake cewa karadna ma'a rasulillahi fi hajjatul wada'i, mun fita tare da Annabi a hajjatul wada'i, sai muka ce ba hajjatul wada'i bane, menene muka ce fatahu makka ne ko? Fa qalu ya rasulullahi, sai suka ce ya rasulullahi innal uzbata qadish tadda alaina, gorantaka ta fita gare mu. Kaga lokacin da suka fita ga baki dai aka tafi. Kaga sanda suke faɗa masa wannan, kusan zaka iya fahimta duk jama'a ne ga baki daya kowa yake cikin matsala.
Na'am.
Kana sai Annabi yace fastamtu min hadhihi an-nisa, ku je ku yi auren mutu'a. Fa atita hunna bai fa abaina an yankihina, fa atina hunna, sai muka je musu muna so mu aure su, sai matan suka ce da mu aure su, sai idan mun sanya tsakanin mu da su a sanya auren ya zama yana da jalla da zai tare. Waɗanda suka je dan su yi auren suka dawo, sai suka faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka. Qala sai manzon Allah yace ij'alu bainakum wa bainahunna ajalan, kusa ajalin mana. Fa kharajtu, ka duba ka gani, kaga abin ya fara da
sai kan da aka fara aure mutane,
yanda aka fara kenan. To sai waɗannan mutanen sai yace sai na fita. Kaga da kaman ana magana da lafazin jama'a ne, amma idan ka lura wasu mutane ne ke antattu suke tambayar Annabi, yace sai na fita ana wabna ammin limi da ɗan uwan mahaifina, ma'ahu burdun wa ma'i burdun, tare da shi akwai bur, tare da ni akwai bur, wa burduhu burdun sa ajwadu min burdi, ya fi nawa, wa ana ashabbu minhu, kuma ni na fi shi zama matashi a lokacin. Fa ataina, sai muka zo a lan mar'atin, wajen wata mata, ta kala sai ta ce burdun ka burdun, ma'ana yadda wannan matashin yake kyakkyawa haka nan kuma wato burdin sai yake kyakkyawa. Ya ce fa tazawwajtu ha, sai na aure ta. Fa makastu inda ha tilkal layla, sai na zauna a wajen ta a wannan daren da muka yi auren mutu'a. Thumma gadautu, sannan sai na yi sammako. Wa rasulullahi qa'imun baina ar-rukni wal babi, ko da na zo na samu Annabi yana tsakanin ar-rukun da kuma kofar rukun din. To a daidai lokacin wa huwa yaqulu, sai Annabi yana cewa ayyuhan nasu, ya ku mutane, inni qad kuntu azintu lakum fi istinta min an-nisa'i. Kaga a lokacin da Annabi yake magana a daidai wannan gurin, tunda ba gangami yasa aka yi ba, a hutuba bane, ba a masallaci ba, a daidai lokacin da yake magana a wannan gurin, duk sahabin da bai nan san da Annabi ke magana a gurin bai san me ya faru ba. ka lura?
Na'am.
Da sai annabi yake cewa ni ne nake muku izini da ya ku mutane yace ku je ku yi auren mutan nan. To ku sani ala ku saurara ku ji da cewa inna Allah qad harramaha ila yawmil qiyama. Daga yau Allah ya haramta. Faman kana indahu minun shay'un.
Kun haramci kenan ko?
Haramci na ƙarshe.
Na ƙarshe kenan.
Na ƙarshe.
Okay.
Kaga a lokaci eh ne a munasaba eh ne annabi yace su je su a garin Makka ba a bar kuma garin Makka ba a fatahu Makka sai da yace ni ne nace ku je ku yi to na kuma ce to daga yau kowa ya sani cewa haram ne muna da misalai da zamu bayar da dama ta a hajjatul wada'i da yake magana matsala kaza ta faru a guri kaza sannan ta faru a gurin Jabir benan bai sani ba matsala kaza ta faru ba wai dan ba da shi aka fita ba a'a sai dan bai zama lazimi ba yanzu ba dole bane dan ka fita daga Ghana kun tafi da wani kun tafi America a ce duk abin da ya faru 100% da kai ko ina komai sai ya sani wallahi zai san wani abin ya faru da kai wani abin ba dole ya sani ba
na'am
wanda a wannan to shine annabi yace fa man kana indahu minhunna shay'un falyukalli sabilaha wa la ta'khudhu mimma atakumunna shay'a wannan dalilin magana yadda qur'ani yake da sababul nuzul to haka hadisi yake da sababul wurud wani dalili ya faru sai ai wata magana ta lura so magana ta gaba cikin maganganun da shi yayi wannan shi bahar na riga na kawai ta yanzu abin da nake so in tura maka yanzu cikin tambayoyin da nayi masa shine magana akan abin da ya shafi alalar shi wannan aure na mutu'a din tunda ka san na tambaya na ce yana da falala ban sani ba ko ya ba da amsa ko bai ba da amsa ba akan falalar da auren mutu'a yake da shi ka lura yawa cikin maganganun da ya kuma ya ce wai Umar ya hana mutu'a guda biyu amma sai muka mai tawaye muka yadda da daya muka yadda da daya ba haka ya faɗa ba mutu'a ta tamattu'i abinda ya sa muka tsaya a kanta saboda yadda suka ce qur'ani ya sauka a kanta duk duniya ba a yi saɓani ba maganan wa atimmul hajja wal umrata lillahi fa in qusirtum fa masqi sara min al hajj maganan fa man tamatta'a bil umrata duk duniya an yi sa ba wanda ake saɓani an yadda ana maganan mutu'a ne ta aikin hajji ko
na'am
to tunda qur'ani ya zo kaga shi fa mastamta'atum ana saɓani wajen fassarar sa su suka tafi akan wannan shi ne fahimtar su amma da mu da su duka mun yi haɗa cewa faman tamatta'a bil umrata ila al hajji ana maganan mutu'a ne ta aikin hajji to tunda an samu nassi ya ce ayi sannan ba a samu annabi ya hana ba wannan kuma mutu'ar nassin da ya ce ayi annabin da ya ce ayi annabin ya ce a bari sai ahlus sunna suka ce to mutu'a ta aikin hajji inda an samu nassin da annabi ya ce a bari kamar yadda annabi anan ya ce ni ne muku izini na ce ku bari wallahi ita ma da za mu batta kana ganewa Umar da suke cewa ya hana ai mun faɗa mun ce ya hana ne da umarnin annabi domin ga hadisi nan da lokacin da ya hau khilafanci ya zo ya kudu ba ya ce inna rasulullahi azila lana bil mut'ati thalathan annabi ya mana izini ya ce mai mutu'a su uku sai ya ce faman kana kaga ya mana izini sun maharrama ha sannan sai annabi ya haramta ta kaga ba shi Umar ya haramta ba sai annabi ya yi mai
ya haramta
ta wannan shi ne abinda ya ainihin wato faɗa sai annabi ya ainihin wato haramta ta kana fahimta? Da haka ya zo ya ce wai Umar ne ya ainihin wato hana to muna ganin tsakani da Allah akwai rashin adalci a ciki Umar ya hana ne da hanin annabi kamar yadda akwai abin da annabi ya faɗa ya ce ayi kamar fitar da yahudu daga zaziratul arab fitar da yahudu daga zaziratul arab ba annabi ba ne Umar ne ya yi ba za ka zo kawai ka zagi Umar ka ce ya fitar da yahuda daga jaziratul arab ba a'a tunda annabi ne yake a fitar da su ya ko amfani da hannun annabi ya fitar da su ina ganin akwai rashin adalci idan mutum ya faɗi haka so akwai abubuwa da nake so aikin wato sassaka bari da Allah kai hakuri zan tura maka cikin maganganun da nayi a baya nayi magana zan tura maka nayi magana akan abin da ya shafi falalar auren mutu'aku
na'am
cikin hadisan da karanto da Allah ka kunna ga wani malami nan nasu zaka ji yana tabbatar da hadisan cewa annan tana da falala gashi ne ina tura maka yana zuwa cikin maganganun da zan zo in yi yayi magana lokacin da yake cewa idan baka manta ba da yake kalman usulul din da nayi amfani da ita sai nace a'a sai na zo nace ba ta ciki abinda nake nufi kun alakanta aqidar mus'a da aqidar raja'a abinda nake nufi kenan to wai sai yake so ya min ilzami shi yana ganin ya samu cinta lallai fa dole fa sai na yarda cewa kaza 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 dai san kuma ni yanzu in na ce na yi kuskure ba ni ba na ganin wannan abin zai dai kunna shi ka gani sarki ka ji hadisin da na kawo na falalar mutu'a
eh
in baka manta ba har kace daga ciki ashe da annabi mi'raji da isra'i ashe har da mutu'a ya karbu
na'am eh
ka ji ya karanta hadisin shi wannan malamin nan maganar cewa idan kai auren mutu'a
eh
ka kusanci matan gurgurdan ruwan da kai amfani da shi wanda yake ga a gashin kanka gurgurdan abin da Allah zai baka na lada kaji ya tabbatar da wannan hadisin to abinda
da na so saboda wayan take bin ba hadisin da ya karanta nan kuma na da fassara wannan me yake nufi
eh ai na karanto su tun kwanaki a program a baya in baka manta ba
na'am
shi yasa anan nake duba littafin kaga ga littafin nan malla ya hadruhu al-fati a babun mutu'a kaga gashi nan cewa mutumin da ya auren mutu'a daraja da matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki zai bashi ya karanto waɗannan hadisan amma kaman ta ba lokacin da nake karanto hadisan a littafin su karatun farko ai cewa suke yi wai bai daga cikin ummahatul kutub nasu amma kaga ga wannan mallai hadruhu al-faqih kaga littafin to yadda ya karanto ruwayar anan shi wannan malamin shi an kaji to barin karanto anan wannan littafin a hadisi na 4600 da isnadi kamar yadda kaji ya karanto an abi jabir ala yace qultu lahu nace masa lil mutamatti thawabun wanda ya auren mutuwa yana da lada kuma ala sai yace in kana yuridu bidzalika wajha Allah ta'ala in yayi mutuwa dan Allah ne ba khilafan alaman ankaraha sannan yana so ya saba man mu da muke inkarin auren mutuwa to lam yukallimha kalimatan matar da za ku haɗu ku auren mutuwa ba za ka faɗi kalma ɗaya akan ta ba illa kataballahu ta'ala lahu biha hasanatan sai Allah ya rubuta maka kikkiawan aiki walam yamudda yadahu ilaiha ba za ka miƙa hannun ka zuwa gare ta ba ka taɓa ta ka shafa jikinta illa kataballahu lahu hasana sai Allah ya rubuta maka kikkiawan aiki fa idza dana minha idan kuce ta kasa dukita zaka ji ya fassara dana da ma'anan jama'a ghafarallahu ta'ala lahu bidzalika dhanban da wannan saduwar da kai da matar mutuwa Allah sai ya gafarta maka zunubanka fa idza kasala idan kai wanka ghafarallahu lahu Allah zai gafarta wa mutum bi kadari ma marra min alma'i gurgudan abin da ya wuce na ruwa ala sha'arihi akan gashin kanta gurgudan adadin ruwan da ka diba kai wankan janaba da shi gurgudan abin da Allah zai maka na gafara qultu sai nace in ji mai ruwa bi adadin sha'ari gurgudan gashin kai ala sai yace bi adadin sha'ari gurgudan ruwan da ka diba gurgudan abin da ya taba na gashin kanka gurgudan abin da Allah zai maka gafara kaga shi ma wannan malamin da na turo shine hadisin da karanta anan sannan ruwaya ta biyu yace wa qala abu ja'farin inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lamma usiri bihi ila as-sama'i yayin da aka isra'i aka tafi annabi sama qala sai manzon Allah yace lahiqani jibril mala'ika jibril ya haɗani qala yace ya muhammad inna allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu allah yana cewa inni qad ghafarta lil mutamattiina ni allah nayi gafara ga masu mutu'a min ummatika min an-nisa'i daga cikin al'ummar kamata kun matar da ke auren mutu'a to an gafarta mata to shine a lokacin sai na ce masa tambayar da nake yi wannan ladar da malaman su suke bazawa ta maganan auren mutu'a amma dai wannan falalar ta zama ƙarya ce sun kirkire ta ne don lalata al'umma da ruguza su da ruguza rayuwar su idan ku ya tabbata wannan falalar akwai ta a shi'a to kenan kaga amsa Nana Fatima ta yi ai zaka ga kowannen su yana dojewa in ka ce Nana Fatima ta sai ai ba sai Nana Fatima ta yi bane zai zama addini
na'am
in ka ce Sayyidina Hassan yayi Sayyidina Hussein yayi in ka ce Sayyidina Ali yayi Jafaru Sadiq yayi Musa Kazim yayi sai kaga kowa yana dojewa waye dan mutu'a a cikin su yake alfahari ya zo duniya ta hanyar auren mutu'a sai ga suna dojewa to ɗayan biyu in ma dai ya zamanto wannan abin da suke karantawa mabiyan su na falalar auren mutu'a ƙarya ne dogarar mutane suke yi da shi in ko ya tabbata wannan auren na mutu'a yana da falala to yanzu fa ɗan shi'a suna samun falalar da su kansu ahlul bait ba su same ta ba shine mana in ma ya zamanto wannan falalar da suka kawo a littattafan su don wannan kaɗan na karanto ba ita kaɗai ba ce hadisan da suka kawo akan falalan auren mutuwa yana littattafan su ma sun sani suna nan da yawa sannan in baka manta ba na masa tambaya ta biyu lokacin da ya ce ɗan mutuwa yana da gado ku na ce wani nassi ne ya ba dan mutu'a gado, wani nassi ne ya hana matar mutu'a gado? Ai an ce mata ce, shi ma an ce ɗa ne. Ba nan muka zo muka dubar da su ba, saboda an zalalinta mana Fatima an hana ta gado
sosai sosai.
To shi ne, in dai matar mutu'a mata ce, to muna so su kawo nassi, in dai Allah ne ya ce ai auren, Allah ba zai ce ai auren ba, yayin da take jini da kowace mace kuma a hana ta gado. Nassin da ya ba dan mutu'a gado ya hana matar mutu'a gado, wannan nassin muke nema. A ina Allah da Annabi suke wannan hukunci? Wannan shine abin da muke tafiya akan wannan. To kaga wannan a littafi na karanto shi, sannan a cikin maganar da ya faɗa a gurguji sarki saboda yanayi na lokaci, a cikin maganganun da ya faɗa, idan ba ka manta ba, ya yi ƙoƙari wajen yana so ya yi min ilzami a kan me, lokacin da na yi magana waccan maganan a baya, kasan na ce ga abin da nake nufi, ya ce a'a, ba sai dai in yadda cewa ai na yi kaza kaza, sai dai in yadda kaza kaza, sai dai in yadda kaza kaza. Yana so kai haƙuri, zan tuturo maka wasu maganganu.
Idan ba san sunan abu ba ya kore babu shi, ba ta hangarisun san wannan. Idan kuma haka ne,
bari in tura maka wannan da yake cewa idan ba a san sunan abu ba, masu hankali ba ya kore cewa babu shi, kuma da hujjar da ya tafi yana so su ya kare wannan abun, wannan shi ne dalilinsa. Idan ina turo maka.
Ya shigo ko? Ya shigo. Video din shi sai din
shi ne kunna.
Yake sai sunan abu. Sai dai idan ba sai sunan abu ba ya kore ba. Na ta hanyar sai sai wannan. Idan ba ka ne bari mu kusan je shi. Alƙur'ani ne kan shi ke cewa sai ko da ka ayi ke cewa. Dan yi sai magana da manzo sai ke cewa walaƙar alfan na rasuwan yin kabilika, da ke tabbas da yin cewa haƙiƙa mun aike da manzanni kabilika ga kakakai min zumman ƙasas na alai, da su a nan manzanni a kowa da zamani za ka labarin su, da min zumman lan na sus alai. Shi ta ne in kai mutu, tun da Allah ya ɗaga suna yana yin manzanni mutu. Ba da sunayensu ba. Ba da wani mai hankali zai da wannan. Rashin kuɗa sunan abu ba ya kore shi. Idan har kana cewa to da manzon Allah ya aure mutu abu sai sunan ma ki da aure da. To bai kamata ma sai yin sunan zannin ba sai da ubangiji da sunayensu ba. Kuma a cikin hadisi jaribi da Ibn Kathir ya kawo daga Abu Abubakar yake cewa kun kiya Rasulullah. Abu Zar yake cewa ya Rasulullah kamar anbiya. Annabawa ne ne. Kala sai manzo Allah yake shi ya ce al wa arba ati wa ishirin al dubu dari da ashirin da hudu ne. Kala ya ce Abu Zar yake cewa kultu ya ce kana zai ce min zalika manzanni ne ya ce wannan dubu dari da ashirin da hudu ne. Kala sai manzo Allah yake shi salatu ni ayi salatu a shakka ni kuka da zai sha uku ne hadisi dari kuka da zai sha uku. Amma a cikin alqur'ani ga baki ɗaya sunayen annabawa guda 22 aka ambata.
Masha Allah, to shaga shirin.
To abin da nake so masu saurare su kiyaye abubuwa ne kawai guda biyu.
Na'am,
ka gane. abubuwa ne kawai kamar haka sarki.
Na'am.
Abu na farko lokacin da ya ja aya a cikin suratul Ghafir sai ce cikin suratul Baqara ne sai ya ba ta namba. Kaga da nazo lokacin da ya kokarin ya lizimta min cewa ai na faɗi matsala kaza sai na ba su hakuri.
Na'am.
Abun mamaki ne ga wanda yake cewa kamata in kuma gaban malamai in yi karatu. Yazo ya ja aya a Qur'ani bai ma san ayina take ba. Sai kenan. Na biyu imani da manzanni dama sarki kowa ya san akwai jumlatan akwai tafsilan. Jumlatan shine a dunkule dama Allah yana da adadi na annabawa da shi kadai ya san kansu ya san yawansu. Da haka sai kaga yana ba annabi labari ya ce masa tukka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka. Wannan labarin daga taskar ghaibi muka dauko shi muke baka labari. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabla hadha gabanin mu baka labarin. Kai baka sani ba al'umma kama bata sani ba.
Bi ma'ana shekafi har annabi ya bar duniya akwai annaba wanda annabi bai san su shi Allah.
Kware, kware Allah kadai ya sani. Kwarai akwai da ayoyi nan a Qur'ani sun tabbatar da wannan. Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul Nisa'i. Allah yana cewa inna auhayna ilayka mu ne muka yi wahayi gare ka. Kama auhayna ila Nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu. Ka gani wan nabina min ba'di muka yi wahayi ga annaba wanda suka zo bayan annabi Nuhu. Kaga wa auhayna ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atina Dawud Zabura yace wa rusulan akai manzannin da kasasnahum alaykum min qabl kun haka labarin su kafin wannan lokacin kafin su wa rusulan akai manzannin Allah wanda lam naqsusuhum alayka kun ba ka labarin su baka san su ba kallama Allah Musa kalima Allah yayi magana da annabi Musa magana. Wannan shi ake cewa imani da manzanni na Allah jumlatan wa tafsilan. Jumlatan akwai manzannin da Allah ya ce akwai su ba mu ba ko annabin Allah bai so ya san su ba kuma bai san su ba.
Annabi ne bai so ya san su ba.
Allah bai so annabin ya san su ba.
Allah ne bai so annabin ya san su ba.
Allah bai so annabin ya san su ba.
Okay.
Ka gane? Na'am. Wannan ya zama imani da annabawa jumlatan kenan. Sannan akwai tafsilan. To tafsilan din wanda Allah ya so annabin ya sani guda 25 shi Allah ya ga dama sai faɗa mai su a Qur'ani. Ka lura? Ba ka ɗauko wannan ya zama hujja a daidai lokacin da mu annabin da muke magana a kansa ba wai matar da ya aura ba in ya taɓa aurenta sarki hatta furfurar da ke kan annabi ba sai da aka kusurin ƙididdige ta kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah wai ƙwaya nawa ce. Wallahi sai da aka ƙididdige ana saɓani tsakanin malamai daga 18 zuwa 20. Abinda annabi furfurar da ke kan annabi sai da aka bibiye kafin ya bar duniya wai ƙwaya nawa ce. Saboda tarihi ya nuna cewa babu wani ɗan adam a doron ƙasa da aka bibiye rayuwarsa ta gida da ta waje daga farko har ƙarshe kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So kaga abin da ya hau na dabba na dabbobi ba sai da aka kiyaye kowanne aka san sunansa. Duk wanda ya alaka da annabi ya masa hidima sai da aka san shi. Ya za a yi a ce annabi ya yi alaka da wata mata ya aure ta ba a san ta ba.
Kuma annabi ya aure ta kuma ba a san ta ba.
So akwai bambanci abu ya faru kafin zuwan annabi. Yanzu matar annabi Nuhu da Lutu kawai Allah ce mana yi umar ataluhu umar atalu. Allah da bai so a san sunansa ba bai faɗa ba. Dole in yi imani ka yadda cewa annabi Nuhu yana da mata Lutu ma yana da mata.
Musamman wannan Allah Nuna ya ce matansu.
Matansu. Amma meye sunan matan Nuhu ban sani ba. Meye sunan matan Lutu ban sani ba.
Amma a kan aure mutuwa ko hadisi ba inda annabi ya aure mata ba.
Yawa ka gani? Babu. Ai shi yasa da ka tambaye su suke ta kokarin kaucewa.
Saboda in ya ta hadisi wai a Jabir ko ya ce wai su da annabi suka yi wai mun yi. wai wasu riba na su da annabi kenan sun yi amma kwale ke point din kana da kyau ka nuna cewa a ai nan ga imratu nuhu imratu an da ke wai matan nuhu da matan lut to amma ba hadisin da ai gura cewa kamar matan annabi da mutu a amma shi da ke wai muka yi aure to muka
ai wannan usulubi ne na idan kana rayuwa cikin al'umma yanzu
na'am
ko lalacewa ne sarki baka cire kanka kace jama'a sun lalace kai ka nuna kai mutumin kirki ne
eh mutane zamanin nan wallahi mun lalace
ka ka ce wannan kaida wannan ba yana nuna cewa kuma kai lalatacce bane
na'am na'am
ka lura
na'am
so in ana yin abu kana iya bada hukuncin muna yi koda kai baka yin abu in abu ya shafi mutane ka lura
na'am
so wannan maganan kaga babin ta daban to abu na ƙarshe da nake so in je lokacin da na zo na yi magana ya ce wai me ya faɗa magana da na kawo hadisin da yake cewa al-Imam Hassan Sayyidina Ali ya faɗa a munbari an baka manta ba ya ce wannan magana ƙarya ce ni na kirkire ta ba ta a littattafan su amma bar shi ma in turo maka muryarsa ta saka mutane su ji kuma yadda na ce mai kai ya sa sharadi shi bai fara cewa ina jin tsoro in ya gane ba tsoro nake ji ba
kana kan za ka zauna da shi
ke ina kan zan zauna da shi ai tun daga Iraki yake alhamdulillah ka ga duk abin da ya kulle mai kai idan muna tattaunawa da shi tunda na gane cewa wasu in ina tattaunawa da su suna ajiye mutane gefe dama da hagu ana ba su gudunmawa to shi kaga tunda can Larabawa ne to sai su taimaka mai su ba shi gudunmawa da kyau
shi ga kake ni kana ji kana mukabala da wasu ana ajiye wasu gefe suna ba su gudunmawa kenan
wallahi tallahi haka ne shin kafin in zo nan ba kan wannan shi amma tun ina Kibla FM
okay
akwai wanda in ana tattaunawa zaka ji a gefe ana ba su gudunmawa wani lokaci har sai na yi magana in ce shi mai maganan na gefe in kai ba za ka iya ba shi ya karba so kaga tunda haka ne kuwa yawa maganar da yake cewa wai na ji tsoro a rike ni kuma na faɗa kuma zan ƙara faɗa a yanzu duk wanda ka ga ban zauna da shi ba a shi a kawai ina ganin babu maslaha ne in zauna da shi amma ba wai dan ina akwai wanda nake jin tsoro ba amma tunda shi ya faɗa to ina gayyata su amma farko tukunna ahalul baitin da ake yaudaran mutane da su yazo ya faɗa mana dalili a Qur'ani ina Allah ya ce hadisu yanzu nan cikin abin da shi wancan yazo yake maganan cewa na kunna wani bidiyo ka gane yanzu bari zan tura maka wani bidiyo da aka sha mamaki akan maganan kiran sunan Sayyidina Ali kadai yanzu nan ba a kan zuwa na
ko wani hadisi ya karanta ina so mu muna specific sosai wannan hadisin da ya karanta cewa Jabir ya ce su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi auren mutu'a wato wannan hadisi ya inganta wannan
hadisi ya inganta amma da suka yi auren mutu'a a yaushe a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta akwai bambanci ba fa cewa yi in an ce ma'a hadisin ya ce ne mun yi auren mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun yi auren mutu'a a zamanin annabi ba shi ke cewa ya sun yi auren mutu'a ba sannan annabi shi ma ya yi
okay ba dukkan
kana ganewa sarki
wannan hadisi ba inda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi auren mutu'a
ba inda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi
okay
kana ganewa sarki
na'am na'am eh ka tura min wani bidiyo
ka gane sarki
eh
to wannan hadisin da kai magana a kansa shi
saka wannan bidiyo din sa ko
eh saka shi
wani lalani ya hayin da ni take da duniya kar ku ba ala ai sai ne Allah ya ba ya ba ya ba saboda kai ne da Allah ya ba yana in ga shi Allah wannan hadisi na gurbin Allah ne amma ina magana ne akan yanda kare shi shi yayi mun kai mama Ali ya tashi akan munbari yana biya wa mutane a masallaci cewa kai sai aurin ya da dan shi Al-Hasan ya ne mutum ne mai aure saki me yake so ya tafi gara sai ya idan har ina wa Ali ya hana aura da Al-Hasan aure na jaimi sai da mai aure saki me yasa kuma ya hana aure mutum aure shi da na Allah dora shi ne akan za a rabu kada shi yake ya tafi ne ko an yi wani ne mai haka ne kan kun dai banka ne san cewa ina mun hasan ya hana imam Ali ya hana a auren da Hassan auren jai ne sai da Ali take wannan kariya ne sai ma wurin malamin ku bisa kaka ya saba da hankali ya saba da ikon da nake da kan cewa ne ina ne yanzu ina ma wannan ina a wuce ki duk yasa inda ne nake fada sai ya zo shi ne
sarki
na'am
alƙadi ya ce wancan hadisin da kake magana shi Jabir yana magana ta matta ana ma a rasulullahi mun yi mutu'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisi ne suke ya matsa su mutu'a da yake magana a wannan babin ita kanta akwai mutu'a ta aikin haji sannan akwai mutu'a ta aure din to yanzu abin da yake so ya lizumta mun shine kaga wannan maganar da ya fada sai yake so sai na zo na ce na yi ƙarya yanzu wannan maganar da shi ya fada sai ya ce a littafin mu take ko
na'am
haka ya fada ba sai ya ce ba
a littafin sunna take amma ko a littafin kuma ba take ganta
a littafin sunna take ko
na'am
da Allah kai hakuri zan tura maka shafukan wani littafi yanzu shi usul da kafin da bangon da komai ka nuna wa masu saurare wanda ma yake so ka nuna ka tura masa pejikan da inda magana take idan yana so
alittafin shi a
yi idan yana so ya ce ni sai na zo na ce na yi ƙarya to shi ma ya zo ya ce wannan maganar da ya faɗa ƙarya yi da ya ce alittafin sunna take akwai alittafin su bashi na tura maka littafin duba bangon kaga alkafi ko wannan hoton bangon ne to kai sama da shi akwai ɗayan zaka ga yawa kaga waɗannan su ne shafukan inda magana take cikin usul alkafi da reference
jama'a kuna gani dai da kyau
da reference da komai
yau
na yi mark a wajen mutum in ya koma ciki zai gani kuma duk wanda ke so kana iya masa kodin ga littafin ga shafin shi da ya ce ƙarya nake ba a littafin su bane a littafin sunna ne wannan shi ne
wannan magana wanda suka sama a wannan hadisi da yake fada
abinda yake magana maganar da suka kawo cewa sayyidina Ali ya hau munbari a kurfa ya ce kada a ba sayyidina Hassan aure yana aure saki cikin littafin Shi'a ne, yawa. Shi kuma ya ce ni ne nake yin ƙarya nake yi ba a littafinsu ba ne.
Wannan littafi yana nuna cewa Sayyidina Ali ya.
Yawa, a cikinsa aka kawo cewa akan munbari ya hau ya ce kada a ba Sayyidina Hassan aure saboda yana aure saki. Haka ne? To wannan maganar da shi ya ce ƙarya nake yi, kuma yanzu na kawo ta a littafinsa ga shi akwai. To shi ma idawo ƙarya ta kansa yake ƙarya ike yi. Maganar da ya faɗa akwai ta a littafinsu.
Kamar can da ya faɗa, kuma shi nan kafin ka prove wrong, ka faɗa cewa kuma no, kai da irin da nake faɗa gaskiya ne a cikin littafin Shi'a ne. To mutum ba ta tsarin shi kuma. Za a iya same wanda magana kamar kada shi ma faɗa a cikin littafin Sunna.
Za a iya samu amma magana ce a gurin mu da bata tabbata ba, sannan idan ta tabbata tana da wajahi.
Okay, amma a wurin su ta tabbata.
Ya tabbata dan akwai malaman da suka ce ruwaya ce mu wasu ka. Dan ko da yake ce mu wa'in faɗi wani malami da yace bata tabbata ba. Ya koma cikin mir'atul uqul majlisi ya ce ruwaya ce mu wasu ka. Kuma ruwaya mu wasu ka a gurin su ana aiki da ita.
Na'am.
Ka lura?
Na'am. Wato inda ya karya saka cewa kaman a'a ba haka bane saboda ni ba mai tambaya a cikin wannan audio.
Yawa, kana iya sake sawa mutane ma su ji. Yawa.
Abinda kake faɗa ba wai ka zo ka yi sharing ka bane, ko da yake dai wannan ba abin da kake faɗa gaskiya ne. Wannan littafin ɗan Shi'a ne da kake min kasa faɗa haka ne ko littafin ɗan Shi'a ne wannan? Sa'annan kuma inda aka yi wannan rubutu cewa a shi amma shi ne kuma ina tambaya za a samu kamar kan da wurin mu bai inganta ba haka kuma wurin ɗan Shi'a kuma za a samu wannan littafin ai shi ma bai inganta ba dole
shine na ce maka akwai malaman Shi'an da suka ce ruwaya ce mu wasaka su sun sani.
Okay,
akwai a kafin muna da hadisi a sahihi sannan muna da hasal ko? Su suna da hadisi hadda muwassak. Hadisi muwassak a gurinsu ana aiki da shi kuma. Akwai malaman da suka ce ruwaya ce muwassak a gurinsu.
Na'am. Na'am.
Majalisi ya faɗa a cikin littafin sa mir'atul uqul. Ka lura?
Na'am Sheikh. Na'am.
Amma dai ya tabbata cewa ɗin akwai, kaga shi cewa ya ƙarya ne.
Na'am ya
Haka ya ce.
Ya Musa babu.
Ya Musa ya ce babu. Yanzu abinda nake so in tabi a kansa wanda shi ne asalin karatunmu yanzu. Shi ne maganan abinda ya shafi ahalul baiti. Ya kawo. Lokacin da yake cewa maganan ahalul baiti da nai barin dubo bidiyon. Kuma yi wannan maganan. Na san na ce maka cikin misalan da shi Tahir ya bayar. Yake cewa wai da nake cewa haramin Imam Husaini sun ce ga falalarsa ga darajarsa kai ka in ka kalla duk cikin su ba wanda wannan magana kowa da ke zo duk duka kai ya wuce kuma ai ba wai ma littafi na kawo a'a inda suke zuwa su je su koyo wannan aqidar
na'am
malaman da suke koya musu aqidar su ne akan mumbarorin su suke faɗa cewa in an je kabarin al-Imam Husaini daidai yake da wanda ya je aikin hajji sau miliyan ɗaya. To yanzu dan Allah kafin mu shiga karatu mu fara asalin maudu'in mu bari in tura maka wani bidiyo yanzu ka saka shi ka ji shi kuma wannan idan ka saka shi mutane suka ji ba an zo ana ta rikici akan maganar salatul fati ba. To bari ka ji shi kuma wannan abin da zai ce idan an kira sunan Sayyidina Ali daidai yake da sunan idan an sauki Qur'ani.
Okay, na'am, okay. Ka ce ya
ga mu a'a, abinda nake cewa ai na ce maka ba an zo ana ta rikici ba.
Na'am.
Ma'ana in ana ganin kaman ku kaɗai kuke da matsala ta wannan bangaren. Ai ba ku kaɗai kuke da matsala ba.
Na'am.
Kun naka ji.
Okay.
الإمام الصادق يا
قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن 18,000 مرة ختمها رسول الله. علي بوي هذا علي فضوى العلي
وشي ولن شوى يفاكرة
من قال يا علي مرة واحدة كأنما ختم القرآن 18,000 مرة ختمها رسول الله. علي بوي هذا علي فضوى العلي
shi wannan facewa da ka kira kace ya Ali daidai yake da ka soke Qur'ani shi 18,000 kuma irin sauke Qur'ani tare da manzon Allah fa
da ordinary person ne da kai
ba ba
da manzon Allah
shi yasa ne kaga wannan ka tallake magana dukkan magana
eh to da ai salatu ba ti da kai ne kuma wannan wai manzon Allah
na'am to ka gani wanda yanzu da kace ya Ali daidai yake da sauki Qur'ani sau 18,000 kuma saukar Qur'anin da aka yi tare da manzon Allah haka ake zuwa da sunan Ahlul Bait da sunan kauran Ahlul Bait
amma shi ana sauki da sauki cikin kofi me shi ke nufi haka ya kai ka understand ya fahimta da wannan cikin da suke
ya sabawa daidai ai ya sabawa daidai irin wannan maganganun ina da su yanzu akwai wanda zan turo maka wanda zai ce maka idan ka kira sunan sayyidina Ali ka kira sunan Allah baka hada da sunan sayyidina Ali ka kira ba shirka ne
eh amma shi ina abin da ke tambaya ba ya kika fahimce abin da su suka fahimci kan wannan da ku jin ga da suke yi saboda gani da babban magana ne gaskiya babban magana ne amma su ya fahimta
su yanzu idan sun zo tunda suna zuwa ai sa mana bayani tunda sun ce littattafan su ma ba ganewa ake ba su suke kana kayan su to sai yi maganganun malaman su ma ba a ganewa idan an zo sa wa mutane bayanin me ake nufi haka ne amma mu yanzu abin da duk ka faɗa a zahirin sa in yana da ihtimali sai mai in bai da ihtimali haka zamu bashi wani ba zai zo kan shafin kai durawa Allah da Annabi zagi ba sana'a ce to ana ganin ba haka yake ne ba fa ka lura
na'am
yau abinda ya bayyana gare mu da shi zamu yi hukunci har sai aka san haka ya bayyana
insha Allah
ka lura
to
abinda ya faɗa kenan to yanzu asalin maudu'in mu da ya kamata mu tafi a kansa Allah kai hakuri bari in nemo bidiyon kike barin nemo bidiyon da yake cewa akan abin da ya shafi magana da yi akan matsalar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ina so ne in nemo bidiyon da ya yi magana akan maganan farko da muka fara a kanta Allah gashi nan ya dan kusa sauka ka dan anan wajen
okay
idan ya sauka sai in tura maka wanda shine abin da nake so zama farkon tudun kasa akwai matsaloli da dama da musulmi ba su sani ba muna da bambanci tsakanin mu da su daga ciki akwai wannan matsala mu mun yarda cewa matan Annabi iyalansa ne amma su ba su yarda ba ka lura za ka ji inda ya faɗa ya ce Annabi ne ya cire shi da kansu Annabi ne ya cire su
eh ya na ji wannan na tuna
to ga shi nan na tura maka yanzu yana zuwa kunna ka gani mutane su ji mai ifada inda yace wai annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya cire matan sa yace ba sa ciki
eh sai kamar ya karanta hadisi da ya nuna
a'a bai karanta hadisi ba ba kaja abin da ya faɗa
na'am
sanda ka mai tambaya yace annabi sallallahu alaihi wasallama matan sa ba sa cikin
ahalin bayyi su cike
to wannan magana da ya fada yawa annaba ƙarya kwarai kuma yadda ya fada lafazi da lafazi yace annabi ya ce ba ta ciki to yana kalubalantar su su zo su kawo hadisi
na'am
haluna
na'am
da lugar larabci da al'ada da shari'a sarki duka sun tabbatar da cewa matar mutum ahalinsa ce to yanzu ne zamu fara karatun duk da yanayin lokaci sarki
to masha Allah
alura hadisin da yake magana a kansa yanzu dan Allah sanda ummu Salama ta zo ta ce za ta shiga ciki annabi ya ce mata anki ala khairin dan Allah ga dukkan musulmi mai kyakkyawan manufa akan gidan annabi bai isa ya fahimci cewa wannan anki ala khairin din ya ishe ta ba ke kina kan alheri sai kenan sannan na biyu inda a ce mutane ne masu neman gaskiya inda sun hada riwayoyin idan ka kalli littafin Mushkilul Asa na babban malami Abu Jafar Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Abdul Malik bin Salama al-Azdi al-Hajri al-Misri al-Ma'ruf da At-Tahawi malamin ya rasu hijira 321 sarki yayi littafi mai suna Mushkilul Asa
na'am
hadisan da kake ganin suna da iskali ko zahirin su akai cin karo sai kawo maka su sai ya hada ya ce maka babu cin karo tsakani lokacin da Ummu Salama ta zo fakanta ya Rasulullahi alastu min ahlil baiti shin bana cikin ahlil baiti kala sai manzon Allah yace anti ala khairin kina kan alheri innaki min azwajin nabi akila ma kina cikin matan manzon Allah sai ka koma Qur'ani
annabi yace
haka annabi yace
kina cikin matan manzon Allah
kina cikin matan annabi
okay
kaga yanzu dan Allah wa fil baiti a lokacin adakin akwai Aliyu wa Fatimatu wal Hasan wal Husain wa Fatimatu wal Hasan wal Husain yanzu wannan cewa anti ala khairin innaki min azwajin nabi kida ma kina cikin matan manzon Allah bai sabaga duk mutumin da yake manufa mai kyau akan gidan manzon Allah ya yadda cewa matan annabi ahlul baitin shi ne to a ina ne annabi da yace anti ala khairin sai yace innaki lasti minhum ko lasti minhunna ko lasti min ahlul baiti ina annabi ya faɗa haka da sanadi ingantacce to abinda zai baka mamaki sarki idan ka bibi riwayoyin da suka zo a wannan babin da shi ya kawo ka san annabin ya fito karara ya faɗa a baya lokacin da take faɗa fa kuntu ya rasulullahi alastu min ahlul baiti قال في النبي إنك من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما قال إنك من أهل البيت بيتك هذا كذي بيتك كنا تكين كنا دقتكين أهل البيت بيتك كنا دقتكين أزيت كنا دقتكين ما تم من زن الله صلى الله دين ينون شو ما تر النبي أهل البيت إن إتبي بقاطر في أمر كما تهاك فنن إذا كلورا
هذا ونزي يي ونكمبيا أحكا ya za ka yi ka fassara mana sosai bi mana ka waye mana kwalwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matar shi a ke kake da mu ke ba ki a ke kake da mu tun da ma ai ke kina cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki kwata da ki kina cikin babban alkhairi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hada Imam Ali Hassan da Hussein da Ali Fatima shi a doke shi Imam Ali ai shi ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini su ji kuke nan nan sallallahu alaihi wasallam wani zai tafi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma ashi na nan Fatima a ke ma kake da mu aike soka ne nan nan sallallahu alaihi wasallam sai in wani ya maka yin wannan tambaya ciki ya za ka kan waye mana kai haka
saboda dama ahlul baitin mutum an dare uku ne
okay
akwai ahlul baiti na nasaba
okay
akwai na haihuwa akwai na surukuntaka wanda suku na ki hada ka da su zama gida daya ahlul baiti na nasaba su ne kuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sun hada wannan bangarorin su ne kamar haka akwai wato ahlul baitin annabi na nasaba su ne banu abdul muttalib da Banu Hashim ta bangaren nasaba wa'annan sune ahlul baitin annabi ta bangaren nasaba ka lura sannan akwai ahlul baitin annabi ta bangaren sukuna da surkuntaka shine matar da yaje ya auro wani gida sannan akwai ahlul baitin annabi ta bangaren haihuwa ka lura to asali dama da yaran larabci da urfi yanzu idan mun haɗu da kai sarki in na tambaye ka in na ce maka ya iyali ina nufin ƴaƴanka ne ko ina nufin farko matarka
matana farko matana kike ne
ko ba ka da ƴa in kana da mata an mun haɗu zan ce ya iyali
ya sai wannan gaskiya ne
to wannan kasancewar sa a shari'a sananne ne da urfi ka gane shi yasa yake mata in naki kuke alakhiri ke da maki na kan alheri sai ke da cikin matan manzon Allah saboda sananne ne al'adance duk mutum in kun hada shi in ka ce ya iyali kowa ya san matarsa ake nufi
sosai
ko da ko matar ba ta tsare shi so ya danta yanzu mun kaga a gurin mu ahlus sunna duk wa'annan mun yadda da su
suna ciki
da Hassan da al-Imam Husaini da Nana Fatima wa'annan ahlul baitin annabi ne ta bangaren haihuwa
okay
amma sayyidina Ali ahlul baiti ne shi ta bangaren nasaba da dukkan annabi ne
sallallahu alaihi wasallam
amma matan annabi su ahlul baiti ne ta bangaren surukuntaka
na'am
alura
na'am
so yanzu ka fahimci yadda matsalar take yanzu
sosai sosai a dai to da ni saboda waye wan hankali
da na fahimta to kaga ba zai yiwu ba mu zo mu dauki wani mai watsi da wani
na'am
kuma har a cikin littafin su ya tabbata yanzu ga na hajjil balaga nan akwai ɗan uwan annabi da annabin yake kiran su bari ta ko na hajjil balaga din in gani ko zan ga gurin idan bukata ta kama ga littafin can wajen daga ga ɗan uwan annabi yana kiran su yace musu ahlul baiti to wannan magana da kake a cikin wannan babin na shi wannan littafin ka san da ya kawo wannan hadisin lokacin da annabi yace Allahumma azhim anhum ar-rijsa wa tahhirhum tatheera thalatha miraran hasu uku qala qultu ya rasulullah alasta min ahlika shin bana cikin iyalanka qala sai annabi yace bala kina ciki fa dakhuli fil kisa shiga cikin mayafin ana sai take fa da kaltu da adama qala du'aahu libni ammihi ali wa ibnaihi wa ibnatihi fatima ta alaiha salam a hadisin farko lokacin da bai saka ta ciki bai ce ta jira ciki na kan alheri sai da gama addu'a sai ce to shiga
o da ya gama ya
sai ta shiga kaga idan mutum yana son gaskiya ba wani hadisin zai dauka ba yayi watsi da wani hadisi
ba ya ce cewa ta shiga daga baya
ka gani ta shiga daga baya sannan kaga wannan littafin dan shiga cikin mayafi ne ke saka zama ahlul baiti to hatta malaika jibrilu a wajen kin shi a dole zama ahlul baiti
me yasa shi ba shiga mayafi
kware ya shiga mayafi kaga littafin nan kaga kuma malamin da ke jikin littafin
gaskiya he muna gani sosai
sunansa al-muhaddith al-kabir jazahu al-tahi ya rubuta littafin nan kaga sunansa i'tiqadul mala'ika hatta mala'iku ma suna da aqidar cewa sayyidina Ali imami ne sunan littafin kenan ka lura to anan wajen ya kawo magana cewa mala'ika jibril ne man da iwa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ma ta shida fi hadisin kisa ga abin da suka kawo ruwaya a cikin mafatihul jinan na Abbas al-Kunni a shafi na 700 daidai kaga shafin nan inda suka kawo inda maganar take mafatihul jinan din nan kuma kaga littafin nan inda asalin maganar take ka gan shi nan ka lura bari ka ji riwayar cewa qala jibrilu ya rabbi wai malaika jibril yace ya Allah ata azanu li an ahbita ila al-ard li akuna ma'ahum sadisan ko da ka min izini in sauka a gurin kasa karo na shida da in kasance tare da su qala Allah na'am sai Allah yace malaika jibril eh al azintu laka na maka izini je ka kasa sahabat al-aminu jibra'ilu sai mala'ika jibrilu ya sako wa kare yace assalamu alayka ya rasulullah
sallallahu alaihi
wasallam amincin Allah ya tabbata gare ka al-aliy al-a'la Allah madaukaki yuriku assalam yana gaida kai wa yakussuka bitahiyati wal-ikram yana kebance ka da gaisuwa da karramawa wa yaqulu laka yana ce maka wa izzati wa jalali na ranci dabuwa ya ta da dukkan ka inni ma khalaqtu sama'an an halicci saman nan ba mabniyan wacce take ginanna wala ardan madhiyan ko kasa wacce aka shimfita wala qamaran muniran ko wata mai haskakawa wala shamsan mudi'an ko rana mai haskakawa wala falakan yaduru ko wani falaki da yake dujiyawa wala baharan yajri ko wata teku da take tafiya a duniya wala fulkan yasri illa li ajlikum wa mahabbatikum duk wannan nayi ne sai don ku don kuma san ku wa qad azna li an adkhula ma'akum fa hal azna li ya rasulullah Allah ya yi min izini cewa in zo in shiga mayafin nan ko kai ma za ka yi min izini qala rasulullah alayka assalam ya amina wahyillah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai aminin Allah ta bangaren wahayi innahu na'am qad azintu laka na maka izini fa dakala jibra'ilu ma'ana tahta al-kisa sai mala'ika jibril shiga tare da annabi cikin wannan mayafin idan shiga mayafi ke sa a zama ahlul baiti da ya kamata in shi a su daga lissafa yanzu daga cikin ahlul baiti akwai mala'ika jibril dan ya shiga mayafin
na'am
salura
na'am
wannan gashi na faɗa maka littafi ne kaga hoton malamin a jikin sa
a san
ku tambaya babu kaza sunan sa Najahu Dahi
Dahi
na'am al-muhaddith al-kabir shi mai tahqiqi ne ma a shi'ar
na'am
salura
na'am
to wannan yanzu magana mu ajiye ta dan sannan kaga ga wani littafi wannan Muhammad Jawad abisi ya rubuta kaga littafin nan sunan littafin ikra kuma tazawwaj ka karanta littafin sannan kai aure ka lura
na'am
da yazo nan a shafi na 96 idan Allah sai yace wa qayati zawji minan nari kiyaye mace daga wuta yace amara Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim al-azwaja Allah ya umurci mazaje bi hifzil ahli fi kiyaye iyalan su والاولاد ذئئنسو من غضب الجبار ومن ناره وعذابه daga fushin Allah da wutarsa da azabarsa qala ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran idan kaga a ciki me yake nuna da yace uqayati zawjati minan nari sai ka wannan ayin ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara idan matar mutun iyalansa ce ba iyalansa bace sai ya kawo ruwaya sai ce qala sadiq Jafar Sadiq yace lamma nazala hadhihi al-aya jalasa rajulun min al-muslimin yabki wani mutum ya zauna cikin musulmi yana kuka wa qala yana cewa ana adastu an nafsi kallaftu ahli na gajiya akan kin kaina wajen inkari iyalaina qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hasbuka an ta'murhum bima ta'muru bihi nafsuka wa tanahu amma tanha anhu nafsuka wannan maganan ya kawo cikin makarin makalaka shi kuma a shafi na 300 da 217 ya kawo ta kaga sun tabbatar da cewa mace tana cikin ahalin mutum to yanzu kamar yadda nace maka a hukuma cikin Qur'ani yanzu Bukhari karatun yanzu sarki kalman ahalu ita kanta a Qur'ani idan ta zo tana komawa zuwa ga ma'ana ya kai wajen takwas ko tara
to na'am
na farko akan ce ahalu da ma'anan wanda suke zaune a guri
na'am
wanda kaga wannan ta bangaren lugal larabci kenan shi yasa idan mutum ya aure sai a ce ahala fulanin fulanatan wani ya auri wance Allah ya ce walau anna ahalul qura yanzu idan an ce mutanen America ahalu America duk wanda ba America yake matsalar ba ta shafe shi ba
musai ta'am
in an ce ahalu Ghana duk wanda ba in Ghana bane matsalar ba ta shafe shi ba to in an ce ahalul baiti in gida ne duk wanda ke zaune a gidan matsalar tana da alaka da shi Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi kaga sai yace walau anna ahlul qura ana nufin mutanen wani gari sannan kalman ahlul qur'ani sarki akwai inda idan ka ganta tana komawa zuwa ga in aka kira ta duk duniya ba ta daukar wata ma'ana sai mutum bi sai an bare guda biyu kawai duk inda kaga a qur'ani Allah ya ce maka ya ahlul kitabi yana nufin mutanen da aka sauko wa littafi ko at-taura ko injila ko kuma at-taura da injila Allah ya ce qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ka ji ma'ana ta biyu sannan idan kai kake da abu mallakarka ne sai a ce maka kai ne ahalin abu Allah ya ce inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtaku ku mayar da amana zuwa ga masu ita in ka dauki abu ka ba wani abu to kai da kake da wannan abin kai ne ahalin wannan abu sannan abu na gaba daga yake dauka Qur'ani yake kira kalman ahlu da ma'anan addini yanzu ba mun faɗa mun ce dan kai yana cikin iyalanka ba
sosai
lokacin da annabi Nuhu ya daga hannu yace innabi ne min ahli Allah ka mun alƙawari zaka tsare da ni da iyalaina wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakim Allah sai ya ce ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih ya cikin iyalanka nan ana cikin ana nufin ba dan shi bane a'a ana nufin bikan addinin da kake cikin shi yasa a gaba Allah ya ce innahu amalun ghayra salih yayi aikin da ba mai kyau ba sannan al'umma gabaki ɗayanta ana ce mata ahalu Allah da ya ce wa annabi wa amuru ahlaka bis salati ku umurci iyalanka da su yi sallah da Allah ni da kai annabi ya umurce mu mu yi sallah ko bai umurce mu ba
ya umurce mu
idan da an dauki ahalu da ma'anarsa yana nufin mutanen gidansa ne kaɗai da ba wanda annabi zai ce sallah sai mutanen gidanshi amma yayin da annabi umarninsa ya game duniya cewa a yi sallah wannan ya nuna maka yana da ma'ana mai fa'i nan ahalu tana nufin duk al'ummar musulmi ta duniya Allah ya ce annabi ya umarce su su yi sallah ahalu na sarki
na'am
sannan yana cikin ma'anar da ahalu yake zuwa da shi a Qur'ani akai alqawmu wal ashira danginka dangina ahalu ne danginka ahalu ne shi yasa idan aka samu rikici na aure tsakanin mace da mijinta Allah sai yace wa in khiftum shiqaqa bainihima sai yace fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kaga hakaman min ahlihi danginka da za su zo su tsaya kan maganan aurenka sai Allah ya kira su ahalu da za su zo su tsaya daga bangaren ta sai Allah ya kira su yace musu me ahalu ka lura to abin nan ne zaka ga annabi Musa yace waj'alli waziran min ahli Allah ka sanya waziri wanda zai taimake daga cikin dangina duk abin da zaka karanta a suratu yusuf zaka ga yana maganan danginsa ne wa qala li fityani ja'alu bida'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha ila talabu ila ahlihim la'allahum yarji'una ka lura maganar da yace musu izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'ina kaga yana nufin su zo da dangin gabaki daya sannan idan kai tattali akan wani abu ana ce maka ahlu akan shi Allah da yana magana akan sahabbai sai ce wa alzamuhum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha sannan almustahid wanda cancanta da abu ana ce masa ahlu yanzu ka san a Qur'ani Allah ya kira kanshi ahlu
Allah da kansa ya kira kanshi ahlu
ga gashi nan ba ya ce wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah sai ya ce huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira me ma'anan ahlu taqwa shi Allah shi ya cancanta a tsoransa shi kuma in an ji tsoransa shi ya cancanta yawa mutane gafara
na'am
ka lura
na'am
to sannan sai ma'ana ta ƙarshe sarki asali duk inda kaga Allah yayi maganan ahlu alqur'ani farko matan mutum da ita ake
har koda matan mutum ake
har koda matan mutum ake da yace la yu'akhidukum Allahu billaghi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-aymana yace fa kaffaratuhu bi'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum abinda zaku ciyar da iyalanku dan Allah abinda Allah yace daga mafi tsadar abinda zaku ciyar da iyalanku mutumin da bai ajiye mata ba yana ciyar da ko ana ce masa abinda kuke ciyar da iyalinka
a'a na'am
to kaga nan wannan sai Allah ya kira yace ahlikum annabi Musa ya ji ya zauna garin Madiyana lokacin da ya je zauna
garin
Madiyana
Madiyana okay
eh ka san ya gudu daga garin Misr lokacin da Fir'auna ya neme shi ya kashe shi
eh
ya tafi garin Madiyana a garin Madiyana nan ya haɗu da wani mutum wasu ƴan mata guda biyu da ke makawa suka dawo suka ba baban su labari ga abin da ya faru baban ya tura yace a kira su a kira annabi Musa da yazo ya bashi labarin abin da ya faru ya baro garin Misra da ya gama sai ce masa la takaf najat min al-qawm az-zalimin kakka ji tsoro ka riga ka tsira daga mutane az-zalimin eh ƴan matan sai daga cikin su daga sanda suka kawo da annabi Musa kafin su kawo nan ta gane mutum ne mai amana sai ta ce ya abatisti ajirhu baba ka dauki mutumin nan aiki mana inna khayra man ista'jarta al-qawiyul amin mutumin da ya kamata ka dauke shi aiki mutumin nan yana da ƙarfi dan na ce maka ƙarfin da Allah ke ba annabawa ƙarfi ne na mu'jiza a ina ta gane haka a baya wajen da ake rijiyar da sai an taru mutane da yawa ake ɗibo ruwa a guga suka ga annabi Musa ya yi shi kadai daga nan ta gane cewa yana da ƙarfi sannan yanayin yadda suka taho da shi da ita ta gane cewa mutum ne mai amana to a lokacin da ɗaya daga cikinsu ta ba da shaida cewa a ɗauke shi aiki mutumin nan yana da amana kuma yana da ƙarfi to a lokacin ne baban sai ce kala inni uridu an unkaka idabnatayya hataini ƴan matan nan na guda biyu a cikin su zan aura maka ɗaya daga ciki ala anta ajurani samani hijaj ina so zaka yi min kiwo shekara takwas shine salakin auren fa in atamta asharan in ka cika shekara goma fa min indik to wannan daga gurinka ne wa ma uridu an ashukka alayka bana su in takura maka satajiduni insha Allah min salihin in Allah ya so zaka same ni cikin mutanen kirki Allah sai ya ce falamma qala zalika bayni wa bayni ayyama al-azlaini qadaitu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil sai kaga da suka gama Allah sai ya ce falamma qada Musa al-ajala lokacin da Musa ya cika ajalin da aka yi sai ya ce wa sara bi ahlihi sai ya tafi da iyalansa dan Allah wace ce ahlihi
matansa
sai ya tafi da iyalansa domin dama kaga maganan aure ake an yi aure ya cika ajali ya kare ya gama sai Allah ya ce wa sara bi ahlihi sai ya ɗauki matansa sai ya tafi da ita sai Allah ya kira ta ahlihi a nan wajen sannan kuma za mu ga cewa a suratul taha da yace wa hal ataka hadisi Musa izra anaran fa qala li ahlihim kutu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu ala an-nari huda daga izra anaran san da hango wuta fa qala li ahlihim kutu sai yace wa iyalansa ku jira kaga lokacin tare da matarsa sai yace ku jira kaga sai Allah yace fa qala li ahlihim kutu kaga iyalansa kaga ba wanda zai iya fassara Qur'ani anan yazo yace anan wajen ba matar annabi Musa ake nufi ba
annabi Musa
yawa akwai wanda zai zai annabi Musa
annabi Musa ya je iyali
gaba gashi ba Qur'ani na baka labari
insha Allah
ai shine aka ce maka sharadin da aka sa mai zai yi kiwo shekara takwas da ya gama yana zaune a garin Madiyana tun da dama ba garin su bane gudun hijira ya kai shi yana gama sai Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala lokacin da Musa ya cika wannan ajalin da aka yi wa sara bi ahli sai ya dauki iyalansa ya tafi da su wannan auren da aka yi a wannan sharɗin ita ce Allah ya kira ya ce mata
ko na'am 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 na'am
sannan idan ka tafi cikin suratu yusuf zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wasu albaba wannan matan da suka tsere da annabi yusuf shi yana neman kuɗi ya fita ita ta biyo shi a baya muqaddat tamisahu min jibrin ta ya ga masa riga ta baya wa alfa ya sayyida halad albab sai suka samu mai gidan a kofar gida ana zuwa qala sai kace ma jazaa'u menene sakamakon man arada bi ahlika su'an wanda ya nufi iyalinka da mummunan abu ita matar da kanta wa take nufi ahli wa kake nufi
kana nufin kanta
ita kanta ta gani kace ranka ya dade menene sakamakon mutumin da ni a matsayina na iyalin kai ne fa su da mummunan abu
na'am
ka lura
na'am sosai sosai
a tun ta hanyar da matar annabi Musa iyalin sa ce nan matar sarki Aziz an yadda cewa iyalin sa ce
na'am
amma matan manzon Allah ne su ne kai duk duniya kowane mutum matar sa iyalin sa ce amma banda annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam na'am na'am na'am
sannan da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amalu qu anfusakum wa ahlikum nara ayat da muka kawo kai kaga farko kafin ƴaƴan ka su taso ka fara musu tarbiya mace ce take fara zuwa wanda ita take taimaka maka gurin tarbiyar ƴaƴan babu gidan da namiji ke samuwa sannan ƴaƴa su samu babu mata sai mata ta samu ita ce ginin ahli na farko sannan iyalan suke samuwa sannan da annabi zai tafi yaƙin Uhud Allah ya ce wa in tadawta min ahlika tubawu almu'minina maqa'ida lilqital kaga da yace wa in tadawta ka tuna lokacin da kai sammako min ahlika tabaro cikin iyalanka da annabi zai tafi yaƙin Uhud daga wani gida ya fito idan da ya fito ya baro matan shi a can ya tafi Uhud wannan gidan da Allah ke ce masa ka tuna lokacin da kai sammako ka fito da kabar iyalanka ka tafi yaƙi mana
na'am
kaluwa
na'am na'am
to sai mu dawo kalman ahlul bait ga baki sarki a qur'ani guri uku kawai ta
wannan da Allah ya manda cewa ka baro iyalinka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba yana nufin cewa Imam Ali Imam
ba
yana nufin mata
ya baro matansa a gida ya fito fagen yaki daga nan wa idza dawta min ahlika tubawu almu'minina maqa'ida lilqital to a ka'ida ta shari'a sarki
na'am
idan Allah ya faɗi magana a can annabi ya faɗa a can to tattaro su ake sai a fitar da hukunci ba zaɓan wanda nake so nake yi ba
okay
shi yasa kaga mun ce maka mu yanzu muna da ahlul bait guda nawa muna da ahlul bait na nasaba muna da ahlul bait na sukuna sune waɗanda sulukun suka ke hadawa sannan muna da ahlul bait na alwilada haihuwa haka ne
na'am
to gabaki ɗaya kalman ahlul bait a qur'ani guri uku ta zo kaɗai waje na farko lokacin da mala'iku suka je wajen annabi ibrahim suka ba shi labari cewa matarsa za ta haihu a wannan lokacin tana ta mamaki da shekarunta mijin ma shekaru sun ja yaya za a yi su haihu Allah yake cewa qalat tana cewa ya wailata kaito a alidu yanzu na haihuwa ana ajuzun bayan ni tsohuwa shekaru su sun man yawa wa haza ba'ali shaykhan wannan mijin nawa shi ma dattijo ne inna haza la shay'un ajib kai wannan abin yana da ban mamaki kwarin gaskiyan nasu qalu sai mala'iku suka ce mata atta ajabina min amrillahi kaga da matar ake magana fa ba ma da annabi ibrahim ba yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai aka ce mata rahmatullahi barakatuhu rahmar Allah da albarka ta tabbata alaikum gare ku ahlal bait innahu hamidum majid kaga a lokacin matar da ita ake magana amma saboda annabi ibrahim yana gurin sai aka ce ahlal bait a lokacin da ake wannan maganan da annabi ibrahim da matarsa sara ba su ce a duniya amma Allah ya kalli gidan yace musu ahlal bait ka lura
na'am na'am
to anan wajen kowa ya sallama cewa matar annabi Ibrahim ahalul baiti ce amma gidan manzon Allah ne aka ci sallamawa cewa matansa su ba sa cikin ahalul baiti sannan waje na biyu a kashin wannan zaka ga Allah da ya faɗa a wani gurin da yake hal ataka hadithu dayf Ibrahim al-Mukrami idakalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun araga ila ahlihi kuma wajen iyalansa wannan matar ta sabu baki za su zo da zai dauko abinci ya kawo musu kaga ita take hijimar abincin ita ce kuma wannan matar ce Allah yake rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal baiti wajen an yadda araga ila ahlihi wajen matar sai kuma rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal baiti tana ciki matar annabi Ibrahim amma matan manzon Allah ba sa ciki kuma annabin ne ya cire su sannan idan muka tafi sai guri na biyu maganar mahaifiyar annabi Musa da Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi'a min qablu gabanin ƴan uwarsa ta zo mun haranta kowace mace ta shayar da shi a duniya qalat ƴan uwar ta zo ta ce hal adullukum bana nuna muku ba ala ahli baitin ga mutanen wani gida yakfuluna hulakum wanda za su rena muku wannan yaron wahum su mutanen wannan gidan lahu ga shi wannan yaron na tsuna za su yi abin da ya kamata a kan shi baraka ji ina aka mayar da annabi Musa sai Allah ya ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da shi wajen mamansa ashe mahaifiyar annabi Musa da ƴar uwar take hal adullukum ala ahli baitin bana nuna muku mutanen wani gida ma ashe mahaifiyar annabi Musa Allah sai ce faradadnahu ila ummihi wannan ya nuna ce mamar annabi Musa ita ma ahlul baitin gidan da take zaune ne akwai miji a gidan me yasa a cikin ayar aka ce yakfulunahu lakum ka gani wahum su lahu nasihuna sai aka amfana da mai na hum saboda a gidan akwai miji ban da mata ba a yi amfani da damirin mace ba to sai guri na uku a cikin Qur'ani idan ka kalli siyaki kayoyin nan sarki idan ba dan da Allah ya buɗe abun ba to asali haka zai ta tafiya ba wani abu da zai iya dauka sai ahlul baiti nasru kuntaka kai to Allah da yana so ya buɗe abun ne da aka zo sai uslubin magana sai canza farkon magana Allah da ya tashi ya fara magana ne cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwajika ka fada wa matanka in kuntunna turidna alhayatad dunya in dai kuna son duniya ne wazinata hada kuma kulliyar duniyar nan ku fata ale ne ku du'un ba ku ko usarri kun in sare in sake ku sarahan jamila saki ne to amma wa in kuntunna turidna allah wa rasuluhu in kuna son Allah da manzon Allah ne wa daral akhirah da gidan lahira fa inna allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah ya yi tattali ga duk wacce take kyakkyawan aiki a cikin ku tana da lada babba Allah yake musu ya nisa annabi ya kuma san annabi man ya atmin kunna bi fahishati duk wacce ta zo da alfasha a cikin ku mubayyinatin alfashar da take bayyananna Allah yake yudaf laha al'azab du'ifain wallahi sai mun ninka mata azaba ninki biyu kuma kakku ga abin a'a ba zai yi ba Allah yake wa kana zalika ala allahi yasira wannan abin a gurin Allah yana da sauki ne amma wa man yaqnut min kunna duk wacce ta yi da'a ga Allah daga cikin ku wa rasulihi ta bi manzon Allah wa ta'mal salihan kuma ta yi aiki mai kyau ya utiha ajraha marratayn za mu ba ta lada ninki biyu kuma wa a'adna laha rizqan karima mun mata tattalin ainihin wato arziki mai karanci shi yasa muka ce idan ana maganan alfahari da uba idan na Fatima ta miƙe ce alfahari da uba duk duniya ba yadda za ta sake miƙewa dan babu baban da kai baban Fatima haka idan na Fatima ta miƙe sai alfahari da baban ta tace duk duniya ba baban da kai nata na Aisha ba za ta miƙe ba ko na Hamsa domin baban Aisha da baban Hamsa ba su kai baban na Fatima ba
ko alama
ko alama idan ko za alfahari da miji ne idan nana Aisha ita kuma ta miki ta alfahari da mijinta dan Allah nana Fatima ita kuma za ta miki saboda a wajen mijin nana Fatima bai kai mijin nana Aisha ba to kada sai Allah yake faɗa musu wannan sai yake musu to ya nisa annabi ya kuma tan annabi lastunaka ahadin min an-nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba saboda kuna auren annabi duba girmamawa da Allah ke musu ana ce musu ya ku matan annabi in kuntum inda kuna jin tsoron Allah to fala takhudu ana bil qawl kada ku zo yin magana ku lausa samariya ku yi magana da za ta dauki hankalin mutane fa yasma allazi fi qalbihi mardun wanda yake a cikin zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai magana ta fasa tasiri wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana sanniya Allah sai ya ce wa qarna fi buyutikunna to ka duba da kyau ka gani a ayan nan sarki kaga Allah sai ya ce wa qarna fi buyutikunna dan Allah Allah zai kalli al-Imam Hassan da al-Imam Hussein da Sayyidina Ali ay musu amfani da nunin ta mata a ce musu wa qarna fi buyutikunna kaga ba zai yi ba to lokacin da kafin Allah ya faɗa kalman al-baiti na biyu ya sake faɗan na uku a cikin siyaki daya da matan wa ake magana da matan annabi sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku kaga da su ake to shine muka ce wannan gidan da Allah ya ce su tabbata shin gidajen iyayensu ne ko gidajen da annabi ya auro shi nashi suke zauna a ciki
gidajen annabi sallallahu alaihi wasallam
kuma wannan gidan ne da Allah ya tashi sai jingina gidan zuwa gare su sai ce musu wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula sai ya ce inna ma yuridu Allah ka siyaki ake magana da matan abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti da Allah ya tafi da wannan uslubin ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ahlal baiti to sarki ba wani namiji a duniya da zai iya shiga ciki
okay
alura to da ana so a bude abin saboda ahlal baiti na nasaba su shiga da na wilada su shiga sai Allah sai bai amfani da kalman an kunna ba sai ya ce an ku to a lokacin ne da annabi ya kira al-Imam Hassan da al-Imam Hussein da Fatima Allah ya kara musu yadda sai rufe su a mafi sai ya ce Allah wa'annan mutanen gidana ne sai ya karanta wannan ayar
oho
ta lura to lokacin ne Ummu Salama sai take cewa Rasulullahi ina ciki sai ce mai ta aike kina kan alheri dama yanzu abinda Allah ya faɗa na wannan siyakin tana cikin matan annabi ko ba ta ciki
tana ciki saboda
abinda Allah ya dinga musu kira yana ce musu ya nisa annabi wannan ba alheri bane
na'am
a wai su ba su gane cewa wai kina kan alheri ba wannan maganan yana wa annabi ya cire ta ba ta ciki to in ka lura da wannan siyakin sai suka ce wai inda Allah yana so a ce matan annabi ne wai da ya kamata a ci gaba da tafiya da shi a cikin kama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa tahira kum tahira wa tahira kunna tahira bai kamata a ce wa tahira kum tahira to shi ne kajiranin nan na ce a ka'ida in akwai namiji akwai mata idan za a ba da umarni akan yi amfani da ɓangaren maza ne ba mata ba kuma matan ma sun shiga ciki sai na kawo misali da ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kaga sai na ce alaikum sannan daidai yake da ankum anan wajen damiri ne na jam'i na maza amma umarnin da Allah ya yi jami azumi maza kai ya shafa ko mata ko maza da mata
mutu gaba daya
amma kaga ai Allah cewa alaikum kaga bai ce alaikum na ba mata sai ce alaikum saboda umarnin to nan wajen saboda maza da mata ana buƙatar su shiga annabin yana ciki ga al-Imam Hassan ga al-Imam Hussein ga Sayyidina Ali sai Allah ya ce an ku yace an kunna ba idan kana so ka gane har yanzu su yaki gazantan akwai matan annabi a ciki farko da su Allah yake sai ya ce wa zukurna kutuna mai tilafi buyutukunna min ayati Allah wa laikuma kaga sai cikin abin da ake karantawa fi buyut kunna a cikin dakunan ku yanzu dan Allah sarki mu kalli wannan ayan ayoyi ne aka faɗi kalman baiti so uku a ciki kalman baiti so bi aka jingina zuwa ga matan annabi
sallallahu alaihi wasallam
wanda nunin nisuwa nunin ta mata kalman baiti so daya aka amfani da mimun ta me ta jama'a sannan wani yazo ya ce wai da wannan dalilin wai ya cire matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba sa cikin ahlul baiti wanda al-Imam at-Tirmidhi ya kawo daga Ata ibn Abi Rabah an Umar an Abi Salma habibin nabi yace lamma nazala hadhihi al-aya ala an-nabi inna ma yuridu Allah li yuzhima ankum al-nisa ahlul baiti fi bayt ummi Salma bada'a Fatima wa Hasan wa Husain fajallalahum bi kisa da ililliqe su wa aliyu khalfa zahiri sayyidina ali yana bayan shi fajallalahu bi kisa in yalilliqe shi da mayafi amma qala sannan sai yace Allahumma ha'ula'i aha ahlu baiti Allah wa'annan mutanen gidana ne sannan sai suka tafi hujja da wai ha'ula'i duk duniya ba wani malamin lugar larabci da yace idan na nuna nace wannan abu kaza ne sai ya nuna cewa banda shi duk duniya banda wani sai wannan
na'am
yanzu misali sarki ka zo guri na a Najeriya sai in nuna maka wasu in ce maka wa'annan dalibai na ne sai ka je ka ce duk duniya banda wa'annan banda wasu dalibai sai ka lura?
Na'am.
To maganan al-hasr wal qasr yana da kayan aiki shi a larashi. Inda annabi yace inna ma ha'ula'i ya nuna ya kawo al-hasr wal qasr yace wa'annan sune kadai mutanen gidana. To da kaga da an yi sai idan an samu wani nasi ya shigo da wasu. Amma annabi bai faɗa ka ba nuna su yace wa'annan mutanen gidana ne sai shi a suka ce a'a. Banda su duk duniya annabi ba shi da wasu ahlul baiti da lokacin da Ummu Salma take cewa ya rasulullahi wa ana ma'ahum ya nabiyullahi qala annabi yace anti ala makanaki ki kina kan matsayin ki ma ai wa anti ala khairin ki kina kan alheri kaga an riga an gama magana ko
na'am
kuma in mutum gaskiya yake nema yanzu kamar nana Aisha lokacin da matsala ta faru Abdullahi bin Ubay bin Salul mun san kafafin da aka yi mata. Ka san akan munbari annabi ya hau munbari yace ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmi man ya azurni min rajulin balaga azahu fi ahli baiti wa zai daukan mun mataki akan mutumin da cutar wasa ta kai akan mutanen gidana. Kaga lokacin matsalan nana Aisha
sai wannan magana.
Sai wannan maganan yace man ya azurni min rajulin qad balaga azahu fi ahli baiti. A lokacin kuma matsalan na Aisha ta shafa amma annabi ya kalle ta yace fi ahli baiti
shi da cewa annabi ya cire sun ahli baiti
ai wannan yanzu kalubalen da ne musu ina kalubalanta su abu guda biyu yanzu ai shi ta yarda muka yi wancan munazarar da shi yace abu kai kwaya ɗaya muke nema ina ne annabi yace matansa ba sa cikin ahli baiti wannan yanzu shine abin da muke nema in an samu ya inganta kalma yanzu idan Allah ne ya faɗa a Qur'ani yace ba sa ciki ba dole kowa ya tsaba ba idan an samu kuma ya inganta annabi ya faɗa haka ba dole kowa ya karba ba
dole
sai annabi yace fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan wallahi ni ban san komai akan iyalai na ba sai alheri yace walaqad zakaru rajulan sun ambaci wani mutum ma alimta alaihi illa khairin yace wallahi mutumin da suka ambata ni ma ban san komai akan shi ba sai alheri yace wa ma kana yadkulu ala ahli illa ma'i bai shiga wajen iyalai na sai tare da ni idan mutum gaskiya yake so ya zo ya dauki littattafan mu ya zo yace wai a littafin mu ne akwai inda aka nuna wai matan annabi an cire su cikin ahlul baiti ko sai
ya huta nan ta ce sai mun kawo mun mutiya a kore wannan hujja saboda ga shi kan ka kawo mun abin da jiban ta wajiba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa ya kira nana Aisha ahalinsa
walai da ahlul baiti ma haka ya faɗa
ahlul baiti to abin da yake abin da muke gaddama guda biyu kenan karatu da cikin gidan kenan inna annabi ya nuna cewa kaman mata annabi ahalinsa ne ko kuma inna annabi kore cewa ba ahalinsa bane amma ga nan ka karanto mun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa sanin cewa nana Aisha ahalin sa
haka ne
na'am
sannan yanzu idan ka dauki salatin da muke
na'am
ba akwai lafazi na Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ba
eh
to sai ka koma akwai ruwayan da suka fassara maka suwaye ali Muhammadin akwai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kenan ashe azwajihi salatin da muke muna cewa Allah ka yi salati da annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad wata ruwaya ta zo ta fassara cewa wa ala azwajihi wa zurriyatihi ashe wannan ya nuna maka matan annabi da zuriyarsa sune ahlul baitin ai alura
na'am
so maganan wasu su zo suna kariya da sunan san ahlul baiti wallahi tallahi sannan hadisi na karshe saboda yanayi na lokaci naga ta gaban kun sha ruwa
ina cikin dabino
kuma na san ba dadewa ka tashi ka je kai sallah
sosai na'am
so yanzu a wannan maganar sarki zan karanta hadisi na karshe hadisin Zaid bin Thabit a wannan Zaid bin Arqam da aka je aka yi masa tambaya sai da yace shekaru sun ja mun yace abinda ban faɗa muku ku karba abinda ban faɗa muku kada ku karba shine yace annabi yayi hutuba a wani guri ana ce masa kumma bayin Makka wal Madina yace amma ba'adu ila ya ayyuhan nas ya ku mutane ku saurara innama ana basharun ni mutum ne yuji ku anya a annabi yace ni mutum ne
eh
yuji ku anya a ciya rasulur rabbi dan sako ubangiji na mala'ikan mutuwa alamomi na nuna yayi kusan zuwa ba ujiba kuma zan karba kiran Allah zan koma sai yace wa ana tarikum fikum sakalaini zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu awwaluhuma nauyin farko kitabullahi littafin Allah fihi al-huda wan-nur atikin shi akwai shiriya da haske annabi yake fa kudu bi kitabillahi wastamsiku bi ku riko da littafin Allah fa hasa ala kitabillahi wa raggaba fihi annabi isa barar ya kwantar akan riko da littafin Allah kuma kala sannan sai yace wa ahlu baiti da mutanen gidana zikrukum Allah fi ahli baiti
annabi da annabi ya ce tarika kitabu wa sunnati wa tumjima na bai inda ba annabi da ahalin gidansa yace
akwai wannan ruwayan akwai wannan ruwayan wa sunnati ai kaman ta ba lokacin da wani zo ya program
eh
ya ce ko ba wannan ruwayan duk musulmi ya yi dukkan bin qur'ani da sunna dole ne ai akwai dalilin da yake da yanzu ina so
mun sani dole ne amma wanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya
gama qur'ani da sunna
ko dai ahli ya bar mana
duka ya bari
okay
amma wancan ayi riko da shi wannan kuma wasiya ne a kullu hakkin su
okay
saboda yadda ragowar musulmi ya zama wajibi gare su su ga Allah haka duk wanda yake da alaka da gidan annabi ya zama wajibi gare shi ga Allah
na'am
yadda ya zama wajibi ga kowane musulmi ya ji manzon Allah haka ya zama wajibi da duk wanda yake da alaka da gidan annabi ya bi manzon Allah shi ma haka ne
na'am na'am na'am
to sai manzon Allah yake wa ahlu baiti ai akwai dalilin da take da nace su zo mu tattauna da su ina dalili ma a qur'ani na cewa Allah ya ce abu ahlu baiti akwai dalili duk nan da muka zo tattauna zan bude wa mutane dalilin
na'am
ka gane
na'am sha
to lokacin da yace udhkirukum Allah ina tunatar da ku Allah kaga cewa ina hada ku da Allah sai da annabi ya faɗa haka har so uku fa qala lahu husaini sai shi husaini yace mai mutune sai suke tabbaye shi Zaid bin Arqam wa man ahlu baitihi suwaye ahlu baitin shi ya zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baitihi wai shin matan annabi ba sa cikin ahlul baitin shi qala sai yace nisa'uhu min ahli baitihi matan annabi suna cikin ahlul baitin shi walakin sai dai ahlul baiti man hurima wato man hurima sadaqa ba'da duk wanda aka haramta masa yake sadaqa bayan annabi ahlul baitin qala sai yace wa man hum suwaye qala sai yace hum ahlu ali akwai iyalan gidan sayyidina ali kaga wannan kenan ahlul baitin annabi ne na nasaba wa ahlu atil na akwai alu akil wannan iyalan gidan annabi ne ahlul baiti ne na nasaba wa alu jafar akwai iyalan gidan jafar jafar wansu yadda na ali baban su daya kaga ahlul baitin annabi ne ta bangaren nasaba wa alu abbas sannan da kuma iyalan gidan abbas wannan ahlul baitin annabi ne ta bangaren nasaba sai yace kullu ha'ula'i hurrima sadaqa duk wa'annan an haramta su ta zakka sai ci kala na'am sai ci haka ne to wa'annan sarki su ne ahlul bait a wajen ahlus sunna
okay
matan annabi ahlul bait shi ne ta bangaren sukuna da surukutaka na na fatima da al-hasan da al-husain da jikokin da suka fito daga gidan annabi ahlul baitin annabi ne ta bangaren haihuwa sannan wa'annan su kuma ahlul baitin annabi ne ta bangaren nasaba ɗan uwansa ne
na'am
wa'annan su ne ahlul bait a gurin mu
na'am
kana gane wa
na'am sosai sosai
yanzu mai saurare sai ya auna ya gani sannan ai sun shigar da wasu mutane da ba sa cikin mayafin lokacin da annabi ya rufe yanzu sanda ake wannan abin daga al-Imam Hassan sai al-Imam Hussein sai na Fatima sai Sayyidina Ali amma Ja'far al-Sadiq yana cikin ahlul bait a gurin su Musa al-Kazim yana ciki duka ragowan a imma din sun saka su cikin ahlul bait amma fa ba sa nan sanda aka rufe a mayafi ba ma sa duniya kwata kwata ba a mahaife su ba lokacin lalura to wanda aka aiki kenan abin da ya shafi wannan matsalar abin da
sharifai na yanzu sharifai suna cin ahlul bait ko da su ba ba ciki
idan an samu mutum sarki har yanzu nasabar sa tana tikewa zuwa ga annabi da gaske ba ƙarya bane to da gasken jikan annabi ne kuma sharifai da kaji ana cewa ba wai ana nufin mutumin da wuta ba ta cewa shine sharifi
na'am
a'a sifatul mushabbaha ne sifatul mushabbaha bismil fa'il ne abinda ake nufi da sharifi sarki mutumin da yake da daraja shine sharifi
oho amma shin ai ina da ta wannan alama wasu alamomi ne cikin alaman da wuta baya cin sa
wallahi ba gaskiya bane
eh
wallahi ba gaskiya bane
sai
abinda ake nufi da sharifi sarki a takaice mutumin da yake da daraja ana ce ma iyal wanda ya fito daga gidan annabi sharifi ne dan darajar da yake da shi ne
ba wani alama
ina ba wani magana mai wuta ba ta cin shi
ke ina ce wuta ba ta cin shi da mutane
wannan maganan ba ta taso ba in wuta ba ta ci me yasa annabi ya yi ta musu gargadi wanda suke da alakan da shi yana cewa kowa ya kiyaye Allah ka lura?
Na'am.
So babban matsalar da ake samu yanzu masu da'awa kowa ya ce shi jikan annabi ne. Ka lura?
Na'am.
Yanzu kaga al-Imam Shafi'i ka san yana cikin malaman mazahibu guda hudu?
Eh.
Ka san cewa al-Imam Shafi'i ahlul bait ne?
Shi ma sharifi ne ko?
Kwarai? Ka san cewa al-Imam Shafi'i kakansa wanda ya haifi baban al-Imam Shafi'i yana cikin mutanen da suka yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam?
Wow.
Al-Imam Shafi'i shi ma ya fito da kare na wurin Sayyidina Ali ne ko wurin sai ko Ja'far ko Abbas da su wani bangare ya fito.
Ka lura?
Na'am.
Akwai ta bangaren da ya fito sharifi ne in yana ma'anar mai daraja ne.
Okay.
Alura, amma ka taba ganin ahli sunna suna tutiyar nasabar al-Imam Shafi'i da gidan annabi? A'a, mun fi na tutiya da abin da ya zo ya karantar da mutane na sunna.
Me yasa ba a dubon wannan sharifaka a bashi in dai daraja ne?
Saboda abin da annabin ya faɗa da kansa cewa duk mutumin da aikinsa bai ciyar da shi gaba ba. Dan kana da dangantaka da kai dan wane ne ba zai ma amfani a lahira ba. Ka lura?
shay shay shi kuma
eh shay za kan maganan ka wallahi na ka fahimta ba ya samu sharifin da sharifi ne na tsabani gida da sallallahu alaihi wasallam da ayyukan da hidima na rayuwarsa ba zai biya masa wani bukata komai shay 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 jaraba
wallahi wannan in da kana so da na san zaka yi min wannan tambayar da bidiyon malaman shi a kamata in turo maka ka ji abin da suke faɗa akan wasu daga cikin ƴaƴan al-Imam Hassan
ƴaƴan da jikoki ba ƴaƴan al-Imam Hassan
ƴaƴan al-Imam Hassan ba wannan turo maka ka ji ka lura
masha Allah
kuma shi annabin shi annabin da ya faɗa haka ai ya faɗa haka ne saboda ya san cewa Allah ya bashi labarin wasu annabawan kafin shi shine hikiman a bashi labari kaga dan annabi Nuhu yana da alaka da shi bai bi Allah ba da bai bi Allah ba kasancewar sa da annabi Nuhu bai mai amfani ba so hikiman ka wannan labarin a Qur'ani kada wani yazo ya jingine da wani babban mutum dan yana da daraja idan Allah ya dauka kuma zai mai amfani a lahira ka gane amma idan ka jingine da babba kai imani kai aiki mai kyau ko da imanin kada Allah bai kai nashi ba in an je lahira Allah yana iya maka alfarma a diga ka matsayin ka da nashi shi yasa Allah sai ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani alhaqana bihim idan kaga aina na Fatima Allah ya kare ta da yadda da Imam Hassan da Imam Hussein da Sayyidina Ali a mizanin mustawa da matsayi da daraja da aiki ba su kai manzon Allah ba amma a lahira da sun yi imani sun yi aiki mai kyau Allah kuma zai daga su darajar da ya kai annabi a aljanna zai kai su wannan daraja
Allahu akbar na'am
ta lura
na'am
amma da a ce sun kibin Allah ko da kawai sun ga suna da alaka da annabi to in an je lahira kowa ta kansa zai
na fahimta
kafin shi yadda matsala ta fi
na'am to shek da za mu rufe mu bude hanya ko da mu rufe kira biyu uku
amma ko wani da ba yanzu ba waje ka ne matsala wajen ka ne matsala ne
eh ba matsala saboda muna da minti ka yasa bari mu bude hanya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga cikin ka CD Bashir to bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sidi Bashir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sheikh Malam Bashir.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sarki Zaki.
Naam Sheikh Malam Bashir kira tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Akhir Sunna ta wannan dai.
To malam Sarki Zaki da farko sannan ku da kokari sannan muna yi wa dan uwa Malam Musa Yusuf Akhir Sunna barka da zuwa wannan fage.
Masha Allah yana amsa.
Sarki Zaki ba zan tsaya lokaci sosai ba ni ma saboda nan mun kusa yin sahur mu ma. Magana ɗaya biyu zuwa uku zan yi a gurguje sannan in yi malam tambayoyi sai mu sauka insha Allah sai ya sharhin da zai kuma ba da amsa.
Masha Allah.
Na farko Sarki Zaki in share fagen da zan yi. Wannan shafi an kirkire shi ne kusan kuma domin an kwalif da al'ummar musulmi. Sai ya kamata a ce kuma maudu'in da aka ɗauko an bi hanyar da al'umma za su fahimta ta ɗari bisa ɗari. Mun yi mamaki sosai da muka ga Malam Musa yau sharaf ya zo ya tashi daga maudu'in da ba a gama warware shi ba ya dawo wani sabon maudu'i wannan kamar yawo da hankalin mutane ne. Ya kamata aka fara darasi a kuma a gama shi kamar nan sai a tunda amma karatun lallaci ko karatun zuwa to al'umma ba za su fahimta ba. An fara maganar isma ba a gama ba ita ko maganar mutu'a.
Malam Bashir Malam Bashir ban so ban so malam bari gama
musulun kika fi warware ba kuma sai ta kuma dukin dalilin ka kuma tana kiyaye shi musu yau da hankali ina ga sai na ka tashi ya kamata ne a ce a tsaya a cikin karatu a gama shi sannan sai a shiga wani maudu'in daban kamar mutane za su amfana irin wannan karatun zuwa
kare shakku shi a magana ta kare wannan Allah ba ka fara bidiyon mu ba saboda ta wurin mun kan muka fara ta ya inda ya tsaya inda muka tsaya tsaya warannan wurin ma inda ga ya cikin lokaci ma sosai sannan muka shigo wannan inda ka fara bibiya da ka ga cewa
kan daidai yake ba kuci ba insha Allah
akan farko zaki akwai abin da mutane kamata su fahimta akan maudu'in mutu aka mallam Musa ya cika duk wani maudu'i
okay
shin auren mutu'a manzon Allah ne ya haramta kuma jinin kafa mun kawo har ruwaya a cikin muslim wanda na kawo guda biyu nake ruwaya farko sun ce manzon Allah ne ya haramta shi har abada sannan wata ruwaya kuma ya gare ke sun yi a zamanin Abubakar sun yi a zamanin Umar
Allah ya kuri kana magana ga mazan beka ya kuri ina so ku fahimce ni yanzu ɗan shi yanzu ɗan ko ɗan shi a cewa ahli mata mu zalla suna cikin suna cikin ahli so ko a wannan yana nan a rubuce kuma malluman sunna sun ci su duba ne ba su je sun koko ba ko dai a yanzu aka suna ciki ko dai yana nan a da malluman su a sunna sun ci su je su duba ne ko sun sani ne suka ci gaya wa mutane
sarki zaki suna faɗar maganan ne suna faɗar maganan ne ba mu yanke muke faɗa ba ya kamata ne kuma in kai adalci a faɗi maganan yanke yake faɗa ba wani zaman wata iyaye ba tsara mana ba abin da muke cewa mu ƴan shi'a shine matan manzon Allah ahalin sa ne da ma'anar lugha amma ma'anar istilahi na wannan ayar ahalin bait da su wannan kalmar ta ahalin bait da kuma a cikin wannan ayar waɗansu mutane ne ke tsantsu da manzon Allah ya ware su matan sa ba sa ciki wannan abin da muke faɗa kenan mutane sun ya ga shaida matan manzon Allah ahalin sa ne ɓangaren sauƙin aure ma'anar lufiya amma kalmar ahalin bait su zo a cikin ayar alƙur'ani su kuma wasu mutane manzon Allah ya kiɗance shi wannan anan shi su kaɗai ne zan ba da misali sarki zaki wanda yana cikin kwanciyar da nake tuba da musa ya rubuta ya hausawa masu yi saurare a cikin aya ta 61 a cikin alƙur'ani aya ta 61 a cikin Ali Imran sun ji maɗaukakin sarki yana cewa faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin wannan ayat sarki zaki ta gani lokacin da wato nasara suke tarayya da manzon Allah akan annabinsa yune musu zai su yi wahala su ne dunya sai ta kunji ce ki cewa ya rasulullahi ka gaya musu ka ce su ta'alau ku zo na ku abna ana mu kirawo ƴaƴanmu wa abna kuma ku kirawo ƴaƴanku wa nisa'ana za mu kirawo matanmu wa nisa'akum kuma ku kirawo matanku wa anfusana za mu zo da kanmu wa anfusakum kuma ku zo da kanku summa natta sanan mu yi tsinuwa fa naji Allah Allah alal kadhibi mu sanya antar ubangiji akan mu maka dace sarki zaki suka tafsirai sunna da shi'a sun tafi akan cewa nisa ana da manzon Allah ya fito da matan ka sai fito da fadin Zahra Isra'il kuma yana da mata kaga yanzu anan ko wanda kaje masa cewa kuma nisa cikin wannan ayar ba ma'anar mata na lokacin ba ma'anar mace a wannan ayar ya dabbaku ne kurin akan Fatimatu Zahra saboda manzon Allah ya ce cewa yana da mata amma ke da su sai zo da Fatimatu Zahra wanda kuma kowa ya Fatimatu Zahra ya sace ma amma sai ta yanke sai ta ce mata yanzu sai wani ya zo ya ce a tunda an ce ni sa'a na kun matan manzon Allah ta ce wa cikin suwa matan sa ne kaga wannan akwai gwaranci to abinda muke faɗa ina irin wannan ayar ita wannan ayar ita wannan ayar ta ce cikin suratul ahzab da ubangiji ya ce cewa inna ma yuridu llahu li yusiba ankum rijsa ahli bait wa yusabbu ta tahira kalma wannan ta ahli bait ta fito a cikin wannan ayar ita muke ce wadansu mutane ne ke fata kuma za Allah ya ware ba kowa da kowa bane ga kuma ruwaya a cikin Tirmidhi Tirmidhi yana daga cikin littattafan da Malam Musa ya cewa littattafai ne cikin sahihu sita Tirmidhi ya rawaito a cikin juzu na 5 shafi na 699 hadisi na 371 yake cewa haddathana Mahmud bin Gailan haddathana Abu Ahmad Zubair haddathana Sufyan an Zubair an Shahr bin Hawshab an Ummu Salma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dalla ala al-Hasan wal Husayn Ummu Salma da kanta ita take cewa manzon Allah ya lalle al-Hasan da Husaini wa Ali da Ali wa Fatima da Fatima alayhi musallam kisa'an ya lallafa musu farko thumma qala sannan sai yake duniya ta ji wannan Tirmidhi yake fada Allahumma ya ubangiji haula'i waɗannan ahlu baiti sune ahalina ahlina wa khasati ke fituna wato a cikin ahlu baiti sune fitune is have an gumo register kace cewa musu kici da dauka in kirhum ta dahira ta kace su ta cewa kala kullu salma ita da kanta kullu salma da hadisi ne sauka a gaban ta mun Allah ya tsona hadisi a gaban ta sai ta ce wa anan ma'ahum ya rasulullah ni ma ina tare da ku ni ma ina ci wannan ahli bakin da kake tsaka ku fa kala kin laki ila khay kina ta kokari sai kina ta amsa shi cewa ni ba ta ci
Allah Malam Bashir Malam Bashir Malam Bashir Malam Malam Bashir haka ji Allah Malam Bashir Malam Bashir Malam Bashir dan Allah abin da yake cikin hadisin Annabi ya ce mata innaki ila khairin ke kina kan alheri dan Allah ina so masu saurare su gane shin lafazin cewa Annabi ya ce ba ta ciki kai ne ka faɗe shi ko annabi ne ya faɗa
karina ce ta nuna kari kin da hadisi
ne ba ka ban amsa ma
karina ta nuna ba ta ciki
yanzu ayaka ji shin annabi ba shi da iko da zai iya kallanta ayaka ji lokacin da kace malam bashir kowane nassi ne yake da makumi
karina ce ta nuna
tambaya da nayi nassi maka kowane nassi ne yake da mafhumi
wannan
ba
kowane nassi ne da mafhumi
to shine nace yanzu ce wanda cewa annama ahum ya rasulullahi ina tare da su ya hakuri ala sai annabi yace mata innaki ila khairi shikenan amma da ina so masu saurare su ji maganar da kace annabi ya ce ba ta ciki kowa ya gane wannan maganar ƙarya kai ma annabi bai faɗa ba
amma ina zuwa wo Malam Bashir shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kiran nan na Aisha ahlul baiti ko dai annabi bai taɓa kiran ta da haka ba
ai yanzu wannan ba ta cikin da bai ba zai ce ƙarya ne tunda ahlul baiti ce lugal larasi ya tabbatar shikenan alhamdulillah yau tunda ka fara jin dai shi ana ce maka matan annabi ahlul baiti ne alhamdulillah ya gama
ummu mu'minin Aisha ba hatta na naka Aisha alayhi salam ba ta cikin wannan aya din sannan wani dalilin ne da sarki zaki a cikin musulmi al-sahi hayi al-hakim ya kawo ruwaya
ma
ita ma
sai ba shi kun ci da karatu dan talata
a'a sarki ka bashi ni ka ga shi
mu ba ni wannan zuku ba mu muna nan idan mu rangane malamu su kare akan mu tare mu muna nan zamu dawo
ni yanzu abinda nake so da shi sarki tunda yana ganin cewa mutu annan yana da abinda zai faɗa akan sa ko to ka sa rana sarki ya zo mu dibar da shi akan mutu tunda wancan maudu'in ka gudu tunda wancan maudu'in ka gudu ka sa sharadi cewa wai sai in na ce ƙarya nake yi akan wannan maganar da na faɗa ba za ka iya zuwa ka kare cewa ba shin a ina ne Qur'ani Allah ya umarni ya ce abu ahlul baiti ba ka zama yanzu wannan maudu'in na mutu'a sarki ka sa rana mu zo mu tattauna da shi
Malam Bashir ban sani ba Malam Bashir sai ya san batun mut'a inda Malam Bashir ya amince sai mu saka ranar Lahadi mai zuwa inda Malam Bashir ya amince
Sarki zaki
ko da zamu yi magana
kai da Haruna a'a hayya yanzu sharri ne ta Malam Musa na tattala da suka shi ba
a'a shi ma wani sharri
yayi mana kari
wani ari ba wani sharri da nasa yanzu kai ƙarya
kai mana ƙarya a littafin mu kuma ba ni da magana kai
ba wani sharadi da nasa ni ta gane ba wani sharadi da nasa sarki yanzu maganar da ya faɗa ya ce na faɗa a littafin da aka ji me sharadin ka kai yanzu wannan magana da ka faɗa kace annabi ya ce matan sa ba sa cikin ahlul bait ba ƙarya kai ba
wai sai ka ce magana da kuma da ci usul
wallahi ba zan faɗa maka ba zai iya bane shi ai abin da ya sa mai wannan magana yanzu kai da ka kawo magana kace a littafin ku sarki Allah abin da ke nuna maka da yace ya gama magana shi ai ba nan faɗa maka wannan uslubin da kake cikin taho da shi uslubi ne na dubana
wallahi masu sauraro su kula hatta a wannan karatun malamu su karanta aya yake karanta amma sai yayi bidin shi bayan kariya anan ya karanta sura yanzu an ga dinka yake cewa
amma isa na zai
anan yake karanta aya
dan illa sai sai insha Allah sai kira mana bashin kira mana muta mu ga san da zamu zattauna wannan ayi tsare ya so mu je kanada maudu uto da murka mu fahimta
ai wannan faɗa maka sarki idan kana so ka taimaki mutane ba wai magana ba ce ta bai gama ta ba ka gane sarki idan kana so ka taimaki mutane ko in kana so ka taimaki mutane tunda dai yana ganin shi yana da abin da zai faɗa har da yana so ina jin tsoro abinda zamu tattauna da shi ta bangaren dalili agoga hujja da hujja akan auren mutuwa mutane su ji ba ta hanyar ni in shigo in tambaya ba ko ya shigo in tambaya a zo ai dibitan mutuwan nan ya zo mai dibi a kan shi
sarki zaki
na amsa di bashe
na amince da wannan magana ta shi amma ya kare ta kansa cewa yayi mana ƙarya
kai magana da ka kawo yanzu da ka sarki sarki ha gane yanzu sarki ma tare da haka dai ba na jan ayan Qur'ani in ce tana wata sura ban ma san sura da take ba a shi ya zo da wannan magana kuma yanzu wannan abinda na faɗa abinda na ya tambaye abinda na yi magana yanzu sarki dan Allah shi bai zo nan ya faɗa ba yace na kawo magana a littafin su na ce akwai kuma ƙarya ne babu
Masha Allah.
Ni ban kawo littafin ba da hoton da reference da komai?
Na'am. To, Malam Musa, magana ke gaskiya ne. Insha Allah.
Saboda in yana so mutane su gane shi, da gaske ne, ba wannan sharaɗin zai sa ba. Idan ya ce, ni ma kaga in na dawo na ce, to littafin da ya ce, na faɗa na jingina musu ƙarya ne, babu littafin babu a cikin nasu, kuma na ce ga littafin. Nace shi ma sai ya fito ya ƙaryata kansa tunda na kawo littafin kaga sai mutum ya tafi a cikin ƙaryata sai ya ƙaryata
don Allah dan an kira ku ya kuri saboda Allah ya kamata tashi sallan magariba ku ya kuri
don kaga ni
za mu kuma Allah ya bada addu'a ku ya kuri duk wanda
akwai maganganun da ya faɗa amma tunda yana maganan cewa za a zo a gibe wannan duka uslubi ne na huru gudu mutum ya sa sharadi kuma nayi wannan ne maganar da ya faɗa dan ya gane bandin tsoransa kuma sarki zan rufe da wannan magana ta zama na ƙarshe kuma su ji da kyau ina rantse musu da sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiƙi na rantse da Allah ɗan da zai zo da dakon shi'a ya ce wai ni ina jin tsoronsa to a faɗa ma wannan ɗan babarsa ba ce naƙuda ta haife shi ba wallahi sarki to da haka ina faɗa musu ne kuma wannan usulubin da yake cewa sai an yi kaza tsoro yake ji
na'am
to da rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
mun gode sheikh mun gode Allah ya tsare muka jama'a assalamu alaikum